بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Alhamis ne daidai da daren 23 ga watan Safar, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1435. Daidai da 25 ga watan Disamba shekara ta 2013. Wannan shine kasar na 16 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin Sharhus Sunna wallafar al-Imam Muhyi Sunna al-Hafiz al-Baghawi, Allah madaukakin sarki gafarta mishi. Karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Muna cikin kitabul iman, a inda al-Imam al-Baghawi ya kawo ayoyi na al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wadanda wadannan ayoyi suka tabbatar mana da cewa imani da Allah shi kadai ne hanyar da mu'mini zai bi ya samu kubuta a wurin Allah madaukakin sarki. Na daga cikin lazuman imani da Allah shine kai imani da Allah a bisa yadda Allah ya siffanta kanshi da shi da kuma yadda manzon shi ya siffanta shi a cikin ingantattun hadisai. Karka ƙaryata wata siffa daga cikin siffofi ko sunayen Allah da ta tabbata a cikin Al-Qur'ani da ingantacciyar Sunna. Karka yi ta'awilinta, karka bata wata ma'ana sabanin abin da zahirinta ya nuna. Amma kuma kana mai yadda da haka, kana mai kudurce cewa Allah ya daukaku daga duk wata naƙasa da kama da dukkanin halittu. Shi yasa babu lazimi tsakanin tabbatar wa da Allah sunan siffofin da ya tabbatar wa da kanshi da kuma tabbatar da cewa ka kamanta Allah da halittu ko daya, babu a ƙarƙashin wannan. Hadisin farko da al-Imam al-Baghawi ya kawo mana a ƙarƙashin wannan babi shine hadisin Malam Yahya dan Ya'mar, wanda ya bada labarin cewa suna zaune a Basra sai ga wani shedani mai suna Ma'abad al-Juhali ya kullo da aqidar cewa Allah madaukakin sarki ba shi da wani ilimi wanda yake gabatar abubuwan da suke faruwa, kuma Allah ba shi da wani tsari a cikin dukkanin al'amuran gudanar da halittun shi. Kenan bayi su ne ainihin suke da tsarin kansu kuma duk al'amarin da suke yi ya danganci su kansu. Ya bada labari zuwa ga malamin shi sahabi Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar ya ce in ka sake haduwa da waɗannan mutane ka ce musu ba ni ba su kuma ba su ba ni. Wannan yake bayyana mana daga cikin salan da malaman farko suka ɗauka ahlus sunna salafus salih dangane da ƴan bid'a shine yin baran-baran da su da kuma ainihin ƙaurace musu. Waɗannan suna daga cikin matsalolin da muke tattaunawa dangane da marahil zuhuril bid'ah. Idan ba ku manta ba jama'a, na tattauno mana abubuwa masu dama waɗanda a yau abu ɗaya ne ya rage. Na ɗauko mana tarihin bayyanar ainihin wato bid'a, cewa har Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rayu bid'a bata bayyana a zamanin shi ba, amma ta fara bayyana a zamanin ainihin kananan sahabbai daga ƙarshe-ƙarshen rayuwarsu. Su ma suka yi ƙoƙarin ainihin rinka tunkararta ta hanyar yi mata raddi da kuma wa'azozi kamar yadda ka ji. Sannan muka bayyana daga cikin sabubban da suka sa bid'a ta bayyana ɗin, muka ji cewa akwai sabubba waɗanda malamai suka kawo kamar guda biyar. Daga ciki akwai zaƙewa, wuce wuri dangane da duk abin da ya shafi bin umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To kullum abin da yake hana zaƙewa shine ilimi. Duk abin da kake koyan shi a bisa ilimi kuma kana tsayawa a bisa hasken ilimi, to ba za ka taɓa zaƙewa ba insha Allah. Shi yasa son yin sunna ba tare da ilimi ba sharri ne, son aiki da musulunci ba tare da ilimi ba sharri ne. Don haka duk abin da za ka yi ilimi ya zama shine ainihin jagora, kuma ilimin wanda aka samo daga hasken Al-Qur'ani da ingantacciyar sunna. Dalili na biyu da ya taimaka wa bid'a ta bayyana shine raddin bid'a da bid'a irinta ko kuma wadda ta fi ta tsanani. Sakamakon wasu bid'o'i da wasu suka kirkiro da su, sai ku kuma sai ku ce bari ku kirkiro wasu bid'o'i don ku yi fada da su. Misali, yan shi'a suka kirkiro bid'a ta zagin sahabbai da zanga-zanga da sanya bakaken kaya da yankar jiki da zubda jini a cikin ainihin watan al-Muharram musamman ranar da aka kashe Sayyidina Husaini Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda sai aka samu wasu jahilai daga cikin yan al'ada na'am nace jahilai daga cikin yan al'ada ba ahlus sunna bane ko kadan su kuma sai suka ga cewa to tunda suna fada da yan shi'a wannan ranar bari su juya ta zame musu ranar farin ciki su ne suka kirkiro cika ciki su suka kirkiro takuta ha su suka kirkiro karbar kudin shara su suka kirkiro sallar gani su suka kirkiro abubuwan da kake gani na cewa rana ashura wanda di ya yalwata wa iyalan shi to wai Allah zai yalwata mishi ragowar sauran shekara duk waɗannan gaba daya basu zo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu ba sakamakon waɗannan abubuwan sai ya zama yan shi'a suna yin bid'a su ma kuma waɗancan suna yin bid'a a nan ne za mu tsaya mu mutanen Zaria mu yi addu'a ta musamman ga dattijo malam Yahuza Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wanda ya sharhin littafin askari na al-Imam Abdurrahman ya sanya mishi Fathul Jawad malam Yahuza yayi mummunan kuskure a daidai inda yazo maganar azumin tasu'a da Ashura ya raya waɗannan abubuwa na bukukuwa sanya lalle sanya turare yin abinci na musamman da sauransu kada ku rudu domin malam Yahuza malami ne na fiqhu amma ba malamin hadisi bane shi yasa hadisai na ƙarya suna iya sadadowa su shige cikin sharhin nashi na haka sharhin shi babu shakka yana daga cikin sharhohi mafiya inganci waɗanda aka yi wa ainihin askari musamman a wannan zamanin musamman waɗanda 'yan Najeriya ta arewa suka yi hasali ma shi ne sharhi na biyu domin sharhi mafi girma wanda Hausawa 'yan arewacin ƙasar nan suka yi wanda duk duniya ba a yi irin shi ba shi ne sharhin Malam Abubakar na Kusada dattijo ne mutumin garin Kusada da ke jihar Katsina Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi na taɓa ganin shi sau ɗaya kafin ya rasu a ainihin Makka ya rasu da jimawa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayan wannan sharhi sai sharhin Malam Yahuza to duk da wannan ƙwarewa dangane da sharhin fiqhu amma Malam Yahuza ba shi da ƙwarewa dangane da ilimin hadisi ƙwarai da gaske wannan ita ce kalma ta gaskiya kuma ta adalci to kar a rudu da abubuwan da ya rubuta na ainihin waɗannan bukukuwa sanya turare sanya lalle yin abinci na musamman ba sunna bace a ƙarƙashin wannan waɗannan abubuwan ba sa wakilta aqida ko kuma da'awa ta ahlus sunna ahlus sunna abu ɗaya ne suke yi a daidai lokacin da Ashura ce ko tasu'a shine azumin bayan azumin ba wani abu da ahlus sunna suke yi me yasa saboda babu wani abu da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan azumi kenan su ahlus sunna suna tsayawa ne inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya rikita da ta faru a bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta sa ahlus sunna su rikita ibada su ce saboda su wannan sun kirkiro kaza to su kuma bari su kirkiro kaza to kaga yan shi'a sun kirkiro bid'o'i na tsine wa sahabbai da cin zalin dabbobi da yawo da bakaken kaya a cikin watan al-Muharram to ba daidai bane saboda ana fada da yan shi'a sai kuma a kirkiro bukukuwa na murna wai dan a kishiyance su wannan fada ne da bid'a da kuma bid'a wadda ta fita ko kuma wadda bata gaza ta muni ba daidai bane ya taimaka wajen bullowar bid'o'i munana yan shi'a sun kirkiro da zagin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama irin su Abu Bakr da Umar da Uthman da Aisha da Hafsa Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda da dattijo Abu Sufyan da kuma ainihin sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama Muawiya da babban sarki na musulunci Yazid dan shi waɗannan mutane da yan shi'a suka raye zagin su sai aka samu su kuma waɗancan yan al'ada jahilai waɗanda ake kiransu nasibawa su kuma sai suka kirkiro da zagin su Aliyu da su Fatima da ahlul baiti duk lokacin da baka iya addini ba abin da zai faru kenan dan haka dole ne ku san cewa addini ga yadda ake yin shi a bisa ilimi ake yin shi wannan shine dalili na biyu da ya taimaka wajen bayyanar wasu bid'o'i shine fada da bid'a ta hanyar amfani da wata bid'a irin ta ko wadda ta fita na uku shine hannun kasashen waje in aka ce kasashen waje anan ana nufin waɗanda ba musulmi ba sun shigo cikin addinin nan jama'a sun yi mana barna mai yawa a wannan munasabar ce in ba kuma ta ba muka kawo tarihin su ja'ad su ainihin jaham da makamantansu waɗanda galibi sun ta'asiranci da abubuwan da suka samu ne daga kafiran yahudawa da kafiran kristoci da abubuwan da suka biyo baya na ainihin waɗanda suka rinka shigowa cikin addinin musulunci in suka kawo rudani wasu su gudu kamar su Abdullahi ibn Saba ba yahudan kasar Yaman waɗannan abubuwan dukkansu suna daga cikin abubuwan da suke zama kyawawan al'amura a tarihi da ya kamata ɗan adam kaiye wasa game da su idan ba ku manta ba a cikin jawabai na jiya da shekaran jiya nayi magana dangane da wani kafiri mai suna Muhammadu Marwa mai tatsine na'am nace kafiri Muhammadu Marwa mai tatsine suna ne kawai wanda aka dauka aka sanya wannan kafiri amma ko kadan ba ainihin musulmi bane kristani aka yi hayar shi dan kasar Kamaru ne CAN wato Christian Association of Nigeria suka yi hayar shi kungiyar kristoci ta Nigeria suka yi hayar shi yazo don yi wannan aiki na musamman anan gaba gare ni ga ainihin rahoto wanda yake wannan rahoto daga gwamnatin tarayyar Nigeria ne kuma wannan rahoto rairayewa ne na wani babbar rahoto wanda in Allah ya so na yi muku alkawari tun kusan shekaru biyu da suka gabata cewa zan fito muku da shi wanda ina so yau zan fara tabbatar muku da wannan isharar kun ga wannan gashi report of tribunal of inquiry on Kano disturbances mai tatsine Federal Republic of Nigeria gashi gwamnatin Nigeria ita ta buga wannan a karkashin committee ta da ainihin waɗanda suke jagororin committee ne da sauransu ga lambobin telephone da sauransu tun a lokacin nan Shehu Shagari shine ainihin shugaban kasa a April 14 ga watan April 1981 aka fitar da wannan rahoto ya kai dan uwa ka ganshi a hannuna ko kun fahimta jama'a to waɗannan irin abubuwan suna daga cikin abubuwan da kullun nake muku ishara idan kun mallaki waɗannan abubuwan a matsayin ku na ɗaliban ilimi ku rinka tattalin su ku adana su saboda za su zo suna da tasiri game da abubuwan da suke sake maimaituwa saboda Allah madaukakin sarki a Qur'ani ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas duk kwanakin da suka wuce duk tarihin da ya gabata Allah yana sake maimaita shi ne a cikin wannan littafin an dibo maka duk abubuwan da kake bukata a tattakaice amma akwai wani professor wanda jiya ne ishara akan shi Professor Daud wannan professor asalin shi Krista ne daga cikin kristocin kasar nan mutumin jihar Benue kuma professor ne a law wato professor ne a cikin ilimin dokoki na shari'ar Bature sannan pastor ne ko kuma reverend father wannan ainihin professor hakikanin al'amari ya yi tonan silili kwarai da gaske lokacin da ya ga al'amura sun kai ga ɓaci kuma har yake cewa yana ganin amana ce a kan shi idan bai bayyana ba to yana ganin Allah zai tambaye shi shi yasa ya ainihin bayyana kaga hoton mai tatsine mai yiwa kai yaro ne dan bana bakwai baka san shi ba kaga hoton mai tatsine kaga hoton second in command ga mai tatsine gashi nan kuma mai suna ainihin Rabilu wannan gashi nan da layu a jikin shi da sauransu Allah madaukakin sarki kiyaye waɗanda suke baya dan ka gani ka a ce an yi ba kai gashi hoton mai tatsine gashi ga mai tatsinan nan tsirara da kuma shi ainihin wato wannan Sa'idu Rabilu din Allah madaukakin sarki kiyaye Professor Daud a cikin jarida ga Kofinta Weekly Trust ta ranar Asabar 18 ga watan Mai na wannan shekarar da ake ciki an fahimta jama'a 2013 gashi nan a inda ya fitar da wani column ya ce mai tatsine Boko Haram and Professor Ajobi's testimony wato tarihin mai tatsine da tarihin Boko Haram da kuma shaida ta gaskiya wadda Professor Dauda Ajobi ya bayar gashi nan za ka ga an yi shafin hadda hoton Muhammad Yusuf gashi nan na fata an gane ka samu wannan in baka da shi ka zo sai ka samu kai photostat din amma yana nan akan website na Daily Trust ko wannan ainihin Weekly Trust in ka je za ka kwafo shi tsaf kai downloading ka aje shi ma a cikin ainihin hard disk ɗinka ko kuma duk inda kake so ka sarrafa shi ko ka aika abokin ka mata email. To jama'a, ana fuskantar hadari kenan. Ana fuskantar hadari. Muna yi wannan ina jin 2005 ko 2004 wani ya zo ya musulunta kristani a nan masallacin Malam Balalau, masallacin Dubeli. Bayan da ya zo ya musulunta, ƴan uwan shi kristoci suka rinka bin shi. Yana daga cikin hirar da muka je muka yi da shi lokacin yake tabbatar mana da wannan magana, cewa mai tatsi ne ɗan uwan shi ne, domin shi wannan mutumin Kirista ne daga Kamaru. Daga Yola zuwa Kamaru babu nisa, ya hauro ne ya zo ya karba addinin musulunci, suna ta bin shi za su ainihin kashe shi a wannan lokacin. Waɗannan irin abubuwan jama'a suna nuna mana lallai ne mu yi taka tsantsan game da duk wani wanda yake Kirista ne ya shigo cikin addinin musulunci, bayan kwana biyu sai a ganshi da kazar-kazar. An fahimta jama'a? Jami'an tsaro na SSS sun fi mu sanin gaskiyar waɗannan shaidun da muke bayarwa, domin akwai lokacin da suka kamo wani babban kafiri daga garin Michika cikin jihar Adamawa a daidai lokacin ana tsakiyar rikicin Boko Haram din. Suka zo suka aje shi suna binciken shi saboda an gano yana da alaka da su 'yan Boko Haram din. Shi yasa kullum muke cewa a matsayinka na matashi, a matsayinka na yaro, ka taso zaka fara da'awa, abun ba degree bane, abun ba masters bane, ba PhD bane, abun gogewa ce, sakafa ce, wayewar kai ce. In ya zama annabinmu da ya fi kowa ilimi, annabinmu da ya fi kowa ɗaukaka, kafin ya fara da'awa sai da Allah ya ɗauke shi ya je gabatar da shi ga dukkan annabawa da suka gabace shi daga cikin manzanni, irin su Ibrahim, irin su Musa, Harun, Yahaya da Isa da Yusuf, har annabi Musa ya rinka baiwa annabi shawara game da salloli da annabi ya karbo guda 50 ya to yana doki yana murna. Ya zama kenan annabi da kanshi ya bukatu zuwa ga shawarwari da haskakawar waɗanda suka gabace shi a fagen da'awa. Yau matasan mu galibi ya je yayo karatu, ba abin da ya shafe shi da waɗanda suka gabace shi a fagen da'awa. Menene zai yi? Sai kawai sai ga cewa ai bari ya bude da'awa kawai. Madalla da zaran ya bude da'awa, abubuwa sun rikice, ɗayan abu biyu, ko ya koma yana zargin jama'a ko kuma ya rufa da'awar yayi gaba, duk wani makirci za a iya bullo mishi. Saboda haka shawara ta musamman ga matasan mu, mas'alar da'awa da mas'ala alƙalanci ƙari ce akan mas'alar karatu da kayo wanda zaka iya karantawa aji. Na'am, kaje kayo degree, kayo masters ko kayo PhD, idan an saka ka aji zaka iya karantawa, shi ma ba lallai bane sai in kana da teaching methodology, domin karantawa ita kanta wata baiwa ce. Akwai tsofaffin malaman mu waɗanda TC suka yi, har yau Teachers College Grade 2 suke rake da ita, mana ya je ya yi basawa Teachers College ne, ya je ya yi UPE ne, amma wannan takardar shi ta secondary saboda ya san makamar aiki ta malanta. In ya shiga yanzu zai iya karantar da masu degree, saboda yana da teaching methodology. In aka bashi wani course zai iya karantar da su. Sarki ya tabbata ga Allah. Wani kuma yana nan yanzu da PhD a kan shi, amma in aka aje shi ba zai iya karantawa ba, saboda karatun yake da shi amma ba shi da ilimin karantarwar. Wannan shi ya ja a da aka yi makarantu da aka sanya musu ATC, Advanced Teachers College, ita ce wadda muke da ita a nan Zaria. Yanzu aka mai da ita FCE, wato Federal Government College. Muna da wadda aka mai da ita COE, ita ce College of Education, gata can a kafancan kusan za ka same ta a kowace nahiya. COE, College of Education, duk waɗannan wai don ai promoting teaching methodology ne, don a tabbatar da cewa kai da kaje ka samu degree a business administration, idan kana so ka karantar, kai da kake da degree a cikin law, in kana so ka karantar kaje kai ainihin wato menene postgraduate diploma ko mecece suke kira PGD, kaje in ka samu ka yi ta, sai ta taimake ka ka san makamar karantarwa. Jama'a mun gane? In ya zama abin haka ne jama'a, bi mujarradin kawai kayo karatun degree ko na biyu ko na uku, dan kaga zaka iya karantarwa a aji wannan bai baka dama ka iya tunkarar da'awa da'awa cikin gari ko kuma ta al'umma ba. So da haka ina bada shawara ga duk wani dan bana bakwai da yaje koyi karatu to ya bibiyi waɗanda suka gabace shi a wannan fagen. Wai shi galibi matashi wai so yake a ce wai shi ba shi da wanda ya koya mai, wai shi ba wanda ya haskaka mai, wai haka siddan aka ganshi. To a cikin ilimi kuma wanda annabawa suka zo da shi na ƙasa ne zama baka da malami ai, saboda haka daraja ce zama abin da kake akwai wanda ya koya maka, amma kai kawai so kake wai a ce ai ba wanda ya koya maka, babu wannan, ba wani abu ne. Je muka kawo Imam Shafi'i da Imam Ahmad. Imam Ahmad ya koyi karatu a wurin Imam Shafi'i, ba na ƙasa bace. Imam Shafi'i ya koya a hannun Imam Malik, Imam Malik ya koya a hannun Imam Abu Hanifa, Imam Abdullah ibn al-Mubarak ya koya a hannun Imam Malik. Duk waɗannan ba na ƙasa bace jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Saboda haka tasirin da wasu waɗanda ba musulmi ba da sharruri da suka rinka kawowa, jama'a ya rinka rikita mana addinin musulunci kwarai da gaske. Mutum sai zo da wani tunani wanda yake ya sha bamban da tunanin da musulmi suke da shi, sakamakon haka aka ji aqida ta kadariyanci ta bayyana. In ba haka ba, ba a taba jin wani musulmi ya ce Allah bai san abin da za a yi anjima ba. To amma da aka samu wannan kafiri Susan ya zo ya kafa shago a tsakiyar garin musulmi, ya zo ya fara nuna cewa shi ya musulunta, kafin wani lokaci da ya ga ya yi ta'adi sai ya koma cikin addinin shi ya gudu. Daga nan kuma sai aka samu ainihin irin su jaham, sai suka ɗibi waɗannan ainihin abin nan, suka ɗibi irin waɗannan da'awoyi da sunansu. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To wannan kenan. Dan haka jama'a sai a lura ƙwarai da gaske. Sannan sai littattafai na falsafa. Duk na yi bayani dangane da philosophy jama'a. Ana buƙatar philosophy ne game da ilimin engineering ko medicine ko law ko wani philosophy irin wannan ko wani field makamancin haka. Amma abin da ya shafi sanin Allah ba a buƙatar ilimi na philosophy, ba a buƙatar ilimi na mantiki, ba a buƙatar ilmul kalam. Dan haka makarantun haya Islam ku daina karantar da littafin Isa Guji, tare da cewa na san an daina karantar da shi yanzu ma da tsiyaba da arziki ba. Don yanzu samun wanda zai iya karantar da littafin Isa Guji ma da ƙyar ne. Saboda haka suka zo suka sanya al-mantiqul wadih. Al-mantiqul wadih din shi ma karanta shi ake yadda ka san mutum yana cin leda. Ka san mutum yana cin leda yana jin yunwa dai kawai dai. To ka je ka samu duk haya Islam din da ake karantar da al-mantiqul wadih. Shi malamin yana fahimta balle su waɗanda yake karantarwa. To me ya zafi? Ku cire kafirin ilimi ba ku buƙatar shi. Ku karantar da musulmi al-Qur'ani da sunna. Duk abin da ya zo a cikin al-Qur'ani da haka ake sanin Allah, duk abin da ya zo a cikin sunna da haka ake sanin Allah. Kaji Allah ya ce huwal awwal wal akhir, sai ka ce wannan aya ta tabbatar da Allah al-awwalu ne shine na farko, wannan aya ta tabbatar da Allah al-akhiru ne shine na ƙarshe, ba a buƙatar wani abu bayan haka. Ina fata an gane. To amma kun ga galibi sai zo sai su kawo maka al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu. Duk waɗannan abubuwan jama'a hakika sun saba hanyoyin da ake sanin Allah madaukakin sarki. Ba ilmomi ne waɗanda suke nagari ba, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To fassara littattafan philosophy da aka danno su cikin musulmi sun taimaka wajen samun ire-iren waɗannan haɗurra. Dangane da yaya kuma malaman musulunci suka rinka yi da bid'o'i da ƴan bid'a, matakin farko shine duk wanda ya bayyana bid'a ana zuwa a nemi mai nasiha ne. Ku ji wannan. Mataki na biyu, in ya karbi nasiha shikenan, sai a ci gaba da tsoratar da mutane don kada wata dama ta samu ga wani ya sake soko kai game da bid'a. Amma idan bai ji wannan nasiha ba, to akan ɗauki mataki na ɗayan biyu, ko dai a hukunta shi ta hanya a kore shi, ko a kulle shi, ko kuma a bugai, ko kuma a kashe shi da gwargwadon yadda bid'ar tashi ta cancanta. Shi yasa wannan abu ne wanda yake a hannun hukuma ta musulunci. Dan haka ma ahwajana ila daula al-islamiyya, muna da buƙatuwa zuwa ga daula ta musulunci. Yanzu kun ga da yake ba dauloli ne na musulunci ba, sarakunan gargajiya da jami'an tsaro na SSS da sojoji da ƴan sanda suna ji suna gani ga fitina shi'a tana faruwa amma ba ruwansu. Kuma bala'in shi'a ya fi bala'in Boko Haram. Ku rike wannan kasadin, za ku ce Albani ya faɗa. Kamar yadda na faɗi a wancan lokaci game da sharrin Boko Haram, haka kuma yanzu nake cewa Shi'a bala'in su yafi bala'in Boko Haram. Ku sojoji ku sani, ku SSS ku sani, jami'an tsaro ku sani. To amma kaga saboda munafinci an ja baki an yi shiru, to sai Shi'a sun tayar da strike din su, sai kuma a zo sai a mai da kowane musulmi sai zama suspect akan Shi'a. Wannan shine dabi'ar gwamnatin Najeriya, tun da irin wannan muguwar dabi'a. Ma'ana ba za a yi proaction ba, ba za a yi abin da ya kamata a yi kafin barna ta faru ba, kafin barna ta faru a yi abin da ya kamata, ba za a yi ba, sai barna ta yi kamari tukuna shikenan. A lokacin kuma sai duk wanda a gani da doguwar riga sai a ce dan Shi'a ne, dukkan ku da kuke wa'azi kuma sai a ce ɗan Shi'a ne. Haka aka yi mana game da Boko Haram, ana ji ana gani Boko Haram daban, Ahli Sunna daban. Boko Haram ƴan sunna suka fara kashewa, ƴan sunna suka kijini, ƴan sunna su suka tona asirin Boko Haram. Amma da matsalar ta faru, gwamnatin Najeriya sai ta ce Ahli Sunna su ne Boko Haram, malaman sunna su ne Boko Haram. Yanzu abin da yake neman ya sake afkuwa kenan. Yanzu ƴan Shi'a ga su nan makamai ne, gashi nan suka shigo da su ta hanyar kungiyar Hamas da kungiyar Hizbullahi. Amma munafincin gwamnatin Najeriya sai aka ce wai kungiyar Hamas da kungiyar Hizbullahi, wai gwamnatin tarayyar Najeriya bata gazetin, bata mai da shi ya zama doka a karkashin constitution dinta ba, cewa kungiyar ta'adda ce. Dan haka ko an kama dan kungiyar to ba wani abu da za a iya mishi. Amma fa kasar America, wadda gwamnatin tarayyar Najeriya take emulating, take kwaikwayo, ita ta yi gazetin cewa kungiyar Hamas da kungiyar Hizbullahi kungiyar ƴan ta'adda ce. Yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi gazetin cewa kungiyar Al-Qaida kungiyar ƴan ta'adda ce. Kenan yanzu an kama dan Al-Qaida a Najeriya yana operation ba komai. Sannan babu dokar da za a iya kama su akan ta. Muna ji muna gani tashar NTA, AIT, Channel News da sauransu suka nuna karara, gashi nan an saki waɗannan Larabawa, amma fa an kama su da laifin shigo da makamai. Sai aka dubi mai gadi storekeeper, sai aka ce wai shi aka yi wa ɗaurin rai da rai. Waɗannan kuma manyan miliyoniyoyi waɗanda suke da Amigo supermarket, gashi nan along Aminu Kano Crescent a Abuja Usetu, su kuma aka kyale su suka tafi free of charge. Wannan munafincin duk gaba ɗayan shi gwamnatin tarayyar Najeriya tana ji tana gani aka yi. Me yasa? Saboda tsabar munafinci. Don haka kaset ɗina da na munafinci dodo ne, ku riƙe shi da kyau. Akwai ranar da zai zo za a ce Albani ya faɗi maganganun nan. Haka a wannan lokacin in ƴan Shi'a suka taso da strike ɗinsu, haka za mu yi rikici da ku ƴan sanda, ku zo ku ce mu ne ƴan Shi'a, mu sake rikici da ku. Haka abin da ya faru kenan game da Boko Haram. Mu muka yi ta faɗakarwa game da sharrin Boko Haram, amma sai muka zama kuma mu ne prime suspect akan Boko Haram. Me yasa? Ko dai saboda san zuciyar ku, ko kuma saboda ku jahilai ne? Gashi nan ta ƙare mana baran-baran, mun rabu da ku a kotu babu mutunci. Haka yanzu muna ta gaya muku sharrin ƴan Shi'a da makircin ƴan Shi'a da abubuwa, madadin a dubi abin da ya dace at the right time. Akwai wani lokaci da wani babban sarki a ƙasar nan da aka yi magana sai ya ce to mu an ce mana addini suke yi, ka ji soko ya nannade kanshi da tsumma, wai an ce musu addini suke. Duk abin da aka ce addini ne shikenan, ba za ku bincika ba, kawai an ce muku addini suke yi shikenan. Saboda haka akwai aiki, don haka Ahli Sunna ku tashi, duk makarantunku ku bada muhimmanci game da karantar da aqida, duk masallatanku ku bada muhimmanci game da karantar da aqida. Wannan shine kawai abin da zai taimaka ku samu kariya daga sharrin waɗannan kungiyoyi. In yaso lokacin da rikicin ya taso suna kokarin su hallaka gwamnatin, sai kuma gwamnatin ta fada da ku, kuma sai ku fada da ita a kotu, shikenan kawai. Domin matsalar yanzu ƴan Shi'a duk sun askage mu, ƴan Shi'a sun take wando, ƴan Shi'a ba sa sa dogayen riguna. Amma da zaran wani strike ya tashi sai a rinka bin masu dogayen riguna da dagaggen wando. Abin da ya faru kenan. ƴan Boko Haram ba sa ainihin sanya doguwar riga, ba sa barin gemu, duk sun yi shiga sun rikida. Amma me ya faru? Da al'amari ya kai yadda ya kai, sai aka da duk wanda yake da doguwar riga da dagaggen wando sai a ce shine Boko Haram. Sai zama babu calculation kenan a cikin ilimin, ko kuma ƴan giya ne ma'aikatan ban sani ba. Ina fata an gane. Amma duk mutanen da suka yi wata uku da canza sutura, ya kamata idan akwai intelligence a cikin aikin tsaro a iya marking din wannan wanda irin strategic shiga suka koma, sai ai marking din su out of sauran mutane. Duk dan jarida ya san wannan, duk jami'in tsaro ya san wannan, sai dai san zuciya ta sa shi ya ainihin kin yin aiki da wannan. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To sannan muka kawo tarihin yaya ne manhajin salafiya shi kuma yake yaduwa. Muka ce manhajin salafiya yana yaduwa in ma ta hanyar karantawa, in ma ta hanyar rubutu. To kowanne ɗayan biyun daga ciki salo biyu malamai suke dauka, salan raddi da salan karantawa. Duk inda wata bid'a ta bayyana, a tsaya a yi raddin ta da gwargwadon yadda take, da gwargwadon yadda ake bukata, da gwargwadon inda take. Kada a cika zakewa, kada a cika shagala. Mun tattauna wannan. To sa'an nan kuma a zage game da karantar da sunna. Saboda haka muna kiran malaman ahli sunna da suke kafa wa'azozin ƙasa baki ɗaya akan cewa kafin wa'azin ƙasa baki ɗaya na ƙarshen wata ɗaya ko ƙarshen wata biyu ko wata uku ko mako ko ƙarshen wata na kwata na sauransu, me yasa ba za a sanya littattafan aƙida ana karantarwa ba? Me yasa kullum kowane malami in muka je a garin su in ma yana karantarwa sai dai a juye zai yi tafsiri? Ina ma da yadda tafsirin rayayyen tafsiri ne. Ku kiyaye, malaman salaf suna tafsiri, malaman salaf suna karantar da hadisi, amma kuma akwai darussa na aqida. Dan haka ina kira ga duk wani malami na ahli sunna, abu na farko yayi kokari shi da kanshi ya san aqidar tukuna, ya san irin littattafan da ya kamata a dogara da su, da kuma bayanan da zan yi game da irin littattafan da ya kamata a dogara da su din a yau, waɗanne irin abubuwa ne ya kamata a gabatar musu tukuna kafin a dogara da su, sannan ya ci gaba da gina mutane da karantar da mutane. Amma ya zama garurukan musu yi shiru sai in za a yi wa'azin ƙasa, sannan shikenan kowa zai tashi. Waɗannan irin jama'ar da ake tattarawa a wurin wa'azin ƙasan, daga cikin su ne aka kwashi wasu suka zama Boko Haram, daga cikin su ne wasu aka kwashe su suka zama ƴan Shi'a, daga ciki ne ake kwasan wasu suke zama nigogi da sauran ƴan iska a gari. Duk wannan yana daga mafi girman dalilin da ya kai ga haka, rashin ba da muhimmanci game da karantar da aqida. Dan haka manhaji na radd, raddin bid'a, amma da gwargwadon yadda ta dace. To kun ga wannan sai kwararru malamai su suke sanin yadda ya dace. Kada a shagala, kada a biye wa ƴan bid'a, kada a rinka zaman muqabala da ƴan bid'a a cikin jama'a. Yana daga cikin manhajin ahli sunna, ba a zaman muqabala da ƴan bid'a a cikin jama'a, sai dai a samu umma tattaunawa ce, a samu wani keɓantaccen wuri a ɗauka, ba dan komai ba. Bude kofar ɗan bid'a ya ratso cikin jama'a har a zo a yi magana da shi, yana ba shi daraja da courage na jin cewa hayya kai ya ja da malam wane ko kuma su wane. Dan haka ku kiyaye. Malamai magabata na daga cikin abin da suka rinka musu sai su ce ku bar su su mutu da bakin ciki. Sai a ce in ya tabbata malami ba sai ya zo an yi muqabala da shi ba, shi ma ya je ya kafa majalisi ya karantar da tashi. Abinda Malam Abubakar Gumi ya musu ce da, yace in kun tabbata malamai ba zuwa za ku yi mai muqabala akan abin da ni nake fadi ba, don ni na yanke shawara da'awa ta kenan, ku kun yanke shawara ta ku kenan, to ba sai mun zo mun yi cece ku ce ba. Ni na kafa ina karantar da nawa a irin littattafan da na yadda ku ma ku kafa. Wannan kalubalen yayi musu wahala, shine sai suka koma suna karantar da littattafan musulmi. Ba wanda yasa littattafai na kafirai yana karantarwa, ba wanda yasa littattafai na ƴan bid'a yana karantarwa, ba wanda yasa littattafan tsafi. To ashe kenan daidai lokacin da Malam Abubakar Gumi ya jefa musu wannan kalubalen, me ya faru? Kafin ka ankara, sunnonin da suke inkari sai ga su suna karo da su a cikin waɗannan littattafai, shikenan sai da su da mutanen, sai kuma yanzu galibi sai ka ga masallatan ahli sunna da ƴan bid'a baka bambancewa. Wajen me? Wajen runguma hannu, wajen ajin, wajen jilsatul isra, wajen faɗin amin a sallah, da wajen rashin yin addu'a a jama'a in an gama. Me yasa? saboda lokacin da aka ce musu ku zo ku karantar da littafai naku na aqidaku, sai suka gansa karanta asirin su zai tono. Dole suka tirsasu sai suka sanya littafan musulmi suna karantawa. Karanta littafan musulmi da suka yi, dole sai mutanen sai suka tabbata cewa ashe musulunci shine abun bi, wancan kafircin sai dai ayi aboye. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. A nan ne jiya na fara wata magana mai muhimmanci dangane da ni kaina albani da salon da'awata. A wasu lokuta da na zage ina raddin wasu bid'o'i da makamantansu, sai kuma daga baya sai aka ji na ba da muhimmanci yanzu wajen karantar da aqidar salaf. Matasa ƴan bana bakwai da waɗanda suke ƴan rudani sai su ce amma da albani kullun yana magana ne dangane da ƴan bid'a kaza kaza a ɗibo littafan ƴan shi a to yanzu yaya ya daina ne? A'a, manhajin ne baka sani ba, mu manhajinmu ba na shagaltuwa ne akan abu ɗaya ba. Ke sa muke ta kiran ƴan uwanmu mutanen ƙungiyar Izala, an yi wa'azi game da guru da laya da ɗariƙa da kaza da kaza da kaza da kaza, to sai kuma a ci gaba da karantar da sunna. Amma bai yiwuwa bayan shekaru 40 ana wa'azin laya da guru da laya da durƙuso da shan rubutu da taron suna, yanzu kuma an je za a yi wa'azi a kwatan ƙarfe, an je za a yi wa'azi a sabon layi, an je za a yi wa'azi a sabuwar anguwa, kuma sai a sake maimaita guru da laya da durƙuso da shan rubutu? Ko kun fahimta jama'a? Ya kamata kuma sai a ji manhajul arab, menene kuka zo da shi, yaya kuke kaza dangane da aqida, yaya auren ku yake, yaya ake jana'iza a sunna, yaya ciniki, yaya tauhidi, sai kuma ku gabatar da wannan. Amma kowa ya zo kuma ne ya wannan ya magana akan guru da laya, wancan ya magana akan durƙuso, wancan akan rubutun sha, wancan kaza, yasa sai ka ji jama'a sai zama da jama'a ba za su zo ba, sai a ce to jama'a ma ba sa zuwa wurin wa'azin, to kullun repeat broadcast ne kuke yi, kullun ana maimaita labaran da aka yi shekaran jiya waccan ne. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka yanzu muna manhaji ne na arab, manhaji ne muke na karantarwa, ma'ana yanzu muna marhala, muna inda muke karantar da aqidar mu ne. To amma tattare da haka zaka ga ane ana zungurin bid'a haka, ana naushinta sannan ana tafiya, shi ya kai kaga ana cikin karatun sharhu sunna din, kuma sai aka tsaya aka shigo da wannan bayani. Saboda haka ba shagaltuwa ake yi ba, kuma ba biye musu ake yi ba, ku kiyaye, ba biye musu ake ba. Sai an ce to kai yanzu ka zo ka ce zaka yi muqabala, abin da za ka yi muƙabala ka je ka saka, kai ma ka karanta a makarantar ka ko a masallacin ka je ka karanta, tafi ka ba mu mutu shikenan, sai ga ya fita simi-simi shikenan, kun gama da shi kwana biyu sai ku ji an ce ya samu stroke, sai ku ji ya mutu. Allah, haka malaman salaf suka yi tun rinka musu, ka ce ku basu utrukuhum liyamutu ghaiban, haka suke cewa ku basu bakin ciki ya kashe su. Su rasa yadda za su, Allah madaukakin sarki ya taimaka. To menene manhajin ahlus sunna wajen tabbatar da aqida da kuma raddi da ƴan bid'a? Ma'ana yaya ahlus sunna suke wajen tabbatar da tasu aqida? Kun ga dai waɗancan ƴan bid'a, kun ji irin yadda suke bi suna tabbatar da aqidojinsu, abubuwa ne da suke samowa daga littafan kafirai ko daga wurin kafirai, ko su gabatar da tunaninsu ko hankalinsu ko? To ahlus sunna suna da hanyoyi guda biyar na tabbatar da aqidarsu. Hanyar farko ita ce tahkimul kitabi was sunnati sahiha fi kulli qadiyatin min qadaya al aqida wa adam raddi shay'in minha aw ta'wili. Duk abin da yazo a Qur'ani da sunna shi ake gabatarwa, amma sunna ingantacciya game da duk wata mas'ala ta aqida, da kuma duk abin da yazo game da hadisi ko Qur'ani in dai game da aqida ne, ba za a ture ba, kuma ba za a yi ta'awili ba. Shi yasa kuka ji kullum muka zauna wurin nan za mu yi misali, sai mun yi misali da Allah a sama yake. Me yasa? Saboda Allah ya ce Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa, Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Waɗannan dalilan sai ka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki sama yake da al'arshi. In aka ce saman al'arshi, ba ana nufin Allah ya daidaitu akan al'arshi ba, a'a, Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa, ita al'arshi ita ce halitta mafi sama daga cikin halittun Allah, a sama ba wadda take sama da ita. To sai aka ce shi kuma Allah yana sama da ita, ba yana kanta a zauna ba.
ka kiyaye ba yana kanta ba, al'arshi ita ce wadda take mafi nisa a sama, to Allah kuma yana sama da ita. Shi yasa malaman salaf sai su fassara sai ka ji sun ce ba'inun min khalqihi, Allah yayi nisa daga halittun shi, wadda daga cikin halittar tashi akwai ita al'arshi din. So ba wai Allah yana kanta bane, yana sama da ita. Allah ya sa ka fahimci Hausar. Akwai bambanci tsakanin yana kanta da kuma yana sama da ita, ya wuce ta. Shine wa huwal qahiru fawqa ibadihi. To yanzu wannan aya ta tabbatar da Allah yana saman al'arshi. To ba za ka dauko mana wata aya wadda ita ba nassi bace akan matsalar, ka zo ka kawo mana cewa ai Allah ya ce ma yakunu min najwa salasatin, ka kawo dan ka dargaza ma'anar waccan, sai a ce a'a ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhu. Wannan ayar ta zo ne dan ta sa duk inda kake ka ji tsoron Allah, abinda take nuna maka kenan Allah yana tare da kai da me da ilimin shi, dan haka yace wala khamsatin illa huwa sadisuhu wala adna min zalika wala akthara, ko sama da biyar ko kasa da uku, sai ce me illa huwa ma'ahum aina ma kanu, sai ce summa yunabbi'uhum bima amilu, sannan ya ba su labarin abin da suka aikata. Shi yasa yana da kyau ka iya balaga, balaga ta Qur'ani. In ka iya balaga ta Qur'ani, kai daga karanta wannan aya ka san ma'iya da Allah yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Wannan ma'iya din ba ma'iya ce zatiya ba, ma'iya ce ilmiya. Ba Allah yana tare da su da zatin shi bane, yana tare da su da ilimin shi, yana sanar da su. Saboda haka babu sabani tsakanin a ce Allah yana sama sannan kuma kana ƙasa yana tare da kai. Bari maka misali wanda kwakwalwarka za ta iya ɗauka in dai kai kana fahimta. Dubi farin wata in ya fito daren 14 ko 13, ka tsaya da kyau a kofar gidanku ka gani farin watan yana ina, yana sama amma yana tare da kai, haka ne? To ka tashi daga anguwar kutudun wada ka tafi sabon gari, in ka je ka tsaya daidai kubanni za ka ga yaya yana tare da kai, ka tafi har ka isa sabon gari za ka ga yana ina, yana tare da kai amma yana ina, yana sama amma kuma ka yadda yana tare da kai, kuma kai ka yadda watan guda ɗaya ne, amma duk waɗanda ke garinku kuma kowa zai iya bugo maka waya cewa gashi tare da wata. To yanzu wannan ma'iya din zatiya ce, kana tare da wata ne, yana manna a jikinka kana tare da shi. To walillahi almasalul a'la, jama'a kun fahimci wannan da kyau? Saboda haka cewar Allah yana sama, kai tunanin ya za a ce yana sama kuma yana tare da mu a nan ƙasa, wannan abin yafi komai sauki ga wurin Allah, tun daga halittun Allah ma haka tana ainihin faruwa. To idan kun fahimci wannan, duk abin da yazo a Qur'ani ko ingantaccen hadisi game da cewa Allah kaza ne, to Ahlus Sunna suna yadda da shi kamar yadda yazo, ba sa ƙaryatawa. Don haka Allah na sauka ƙarshen kowane dare. Ahlus Sunna ba sa cewa Allah baya sauka. Ahlus Sunna ba sa cewa ba Allah ne yake sauka ba, rahama Allah ce yake sauka. Ahlus Sunna sai su ce Allah yana sauka. To wace irin sauka? Sai su ce wadda ta dace da matsayin shi na Ubangiji. Ina fatan kun fahimta. To sa'an nan sai kuma al-akhadhu bima warada an as-sahaba fi bayan al-qadaya ad-diniyya amma wa fi qadaya al-aqida khassa. Duk abinda sahabbai suka bayyana game da addini gaba daya, sallah, azumi, zakka, haji, duka ahli sunna suna dauka. To sa'an nan kuma duk abinda sahabbai suka bayyana dangane da aqida, bayani na musamman, to ahli sunna suna karban shi kai tsaye da sharadin ya inganta daga wannan sahabin. Dan ku kiyaye maganganun da ake cirowa daga sahabbai, su ma ba a kafa hujja da su sai an tabbatar da ingancin su. Saboda yadda ake samun hadisai daga Annabi basu inganta ba, ana samun fatuwoyi da maganganun sahabbai waɗanda basu inganta ba. Saboda haka karkaje an ce duk abin da yazo daga sahabbai a sai ka rinkai kana bincikawa dan a tabbatar da wannan abin ya tabbata. Shine misalin da nake fadi, kamar kitabu tauhid na Ibn Khuzaima, kamar kitabu shari'a na Al-Ajurri, kamar littafin sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a na malam Abubakar Lalikai, kamar al-ibanatul kubra ta al-imam Ibn Battah, da littafai makamantan waɗannan da ke ruwaito hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama game da aqida da fatoyin sahabbai game da aqida ko waɗannan littafan koda masu su sun yi da'awar cewa duk abin da ke ciki ingantattu ne amma malamai sun bincika sun gano akwai abubuwan da ba ingantattu bane a ƙarƙashin wannan duk abin da bai inganta ba cikin littafan da ake cirowa na malaman ahlus sunna ba a hujja da shi sai dai kuma shi yasa waɗannan malaman zaka ga gaba ɗaya duk abin da suka kawo sun kawo da isnadi Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan adamul khawd fil masail al i'tiqadiyya mimma la majala lil aql fi ahlus sunna ba sa kutsawa cikin matsaloli na aqida waɗanda hankali bai da mashiga sai dai su shiga da nasi kamar mas'alar da muka tattauna jiya yanzu aljani ya shiga jikin mutum hankali ba zai hukunci anan ba mai nasi yace duk abin da nasi yace kawai sai a bari to ahlus sunna ba za su dauki hankalin su gwada mas'ala kaza ba sai dai su dubi menene nasi yace dan haka duk inda hankali ba a bude mishi kofar ya shiga ba ahlus sunna ba sa bude wa hankali kofar ya shiga dan sai ya dame shi kenan daga cikin mas'alolin aqida mas'aloli ne waɗanda an danganta su ne zuwa ga nasoshi to ahlus sunna ba sa kusa hankalin su ciki ina fatan ɗaliban ilimi da malamai su samu littafin dar'u ta'arudul aql wan naql na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah su karanta sai dai za su karanta don wannan littafin mujalladi 11 ne aikin aiki ne fa رابعا عدم مجادلة أهل البدع أو مجالستهم أو سماع كلامهم أو عرض شبههم كنجكو ينا دقا تكين تفريكين أهل السنة وجن تبتا دعا إيداكو لشن جايا دا انبدع باسا مقابلة دا انبدع هذا كاتي كان سم مقابلة سيأتي ai kai ka bayyana dan bid'a ne amma yau ne wani ya bayyana sai aka ji shi akan kuskure ko akan bid'a sai a ji ai mai nasiha shine zaman da za a yi shi amma ya riga yayi kamari yana yada bid'a shi dan me za ku yadda ya zo ya amfani da structure ku da makarantar ku da da'awar ku da minbarin wa'azin ku ya zo ya yada bid'a shi duk a ji shi ahlus sunna ba sa yin haka sannan ba sa zama tare da yan bid'a suna hira dan haka ku kiyaye in har ka tafi karatu a ABU ko BUK ko Danfodio ko University in Ilorin Faculty of Arabic Islamic Studies ko Faculty of Sharia ga wani dan bid'a a department dinku kada hira ta hada ku da shi ka zage yadda yake baka da bukata sai ya taimaka maka wurin assignment baka da bukatar shi riyawaye an hade barka da su ba an fito lafiya lafiya lau shikenan kowa ya gaban shi kawai ba abin da ya hada ka da shi don me domin dan bid'a ne in ka sake zai kurba maka koda da bakin kokoni au sama'i kalamihim idan yan bid'a suna wa'azi ba a sauraron wa'azin su ku kiyaye su waye ba sa sauraron wa'azin su daliban ilimi da mutane gama gari amma malamai su suna sauraron yan bid'a ku bambance shi yasa mun karanta anan a muqaddimah sahihi muslim a inda al-imam abdullah al-imam sufyan ath-thauri yace wa daliban shi ku daina sauraron wa'azin wani in yana yi sai suka ce to amma algafata malam ai mun ga kai kana saurare sai yace ni da ku ai ba daya bane saboda haka ku kiyaye jama'a daliban ilimi ba sa sauraron dan bid'a in yana wa'azi ko in yana karatu ko in yana tafsiri ko in yana karatun hadisi duk ba a sauraron shi sai dai in dan bid'a yana karatun shi to malamai suna sauraron shi don su malamai sun san mabakalar shi sun kuma san yadda za su iya ainihin kwankwatsar shi aw ardi shubahihim ko kuma gabatar da shubuhohin su ka zo wurin malaman sunna kana cewa to ai sun ce kaza to ai sun ce kaza to ai sun ce kaza to ba a yin haka shi yasa aka hana ka saurare ibnul qayyim kafin ya zama ahlus sunna salafi ya dade a cikin bid'a a cikin ta mai girma shi da kanshi ya fadi in fa garin muqabala ne ma yazo ya ja rikici da ibnu taymiya ne ibnu taymiya ya fahimtar da shi saboda yana dalibi mai karambani mai son jan rigima kaza kaza garin haka Allah ya taimake shi ibnu taymiya ya shirye da shi da shirye Allah ana nan me ya faru sai ya yawaita yi wa ibnu taymiya tambayoyi game da shubuhohi game da bid'o'i waɗanda ya kwankwada guba bid'a guba ce kana dadewa ko tanki nawa na madara kasha ba za ka iya amayar da bid'a gaba ɗayan ta bane ka kwankwade ta saboda haka gashi ya zama yaro salafi sunna amma kullun sai yana cewa malamin shi kaza sai ibnu taymiya yace mishi kaga kai zo ka zauna sai ibnu taymiya ya zauna da shi yace kayi kokari ka mai da bid'a da take wucewa a cikin zuciyarka kake tunaninta, ka mai da zuciyarka kamar gilashi ko kamar madubi miro. Miro idan wani mugun abu yazo ya wuce ya ga abin, kai in ka zo ka tsaya da kyakkyawar rigarka da turare, ai ba za ka ga wannan shaida abin ba, amma shi miro ya ganshi, madubi ya ganshi. Idan kuma wani abu ya zuba kamar gari ko wani sukari ya zuba akan madubi, kakkabewa yake zube kasa ko? Ibn Taymiya yace kai kokari zuciyarka ta zama haka, in ma ka ga abin ya wuce, in ma ya taba kai san tsiya fadi, sai ce karka mai da zuciyarka ta zama kamar soso. Kaga soso duk abin da ya zuba a jiki sai makalkali har wani ya zo ya gani. Wannan wasiya ce. Ibn al-Qayyim yace malamina Ibn Taymiya qaddasallahu ruhahu a lokacin ya rasu, yake cewa malamina yayi mini wasiya, wasiyar da bana tsammanin na taba amfanuwa da wata wasiya kamar wannan, shine ba da labarin ta a cikin littafin shi mai suna Miftahu Daris Sa'ada. Allahu akbar, Allah ya gafarta musu. To sa'an nan yana daga cikin manhajin ahlus sunna ko al-hirsu ala jama'ati al-muslimina wa wahdati kalimatihi. Ahlus sunna yana daga cikin tafarkin aqidarsu ko suna kwadayin haduwar kan musulmi da kuma bakin musulmi ya hadu, zuciyar musulmi ta hadu. To anan ta iya yiwuwa wani ya ce a'a Albani kun yi tufka da warwara, yo kuna son hadin kan musulmi kuma kuke cewa wana na bid'a, wana na shirka. Yin haka din shine son hadin kan musulmi, domin wancan musulmin ya shiga tijjaniya, wancan musulmin ya shiga kadiriya, sai kuka ce haramun ne wanda yake tijjaniya ya ziyarci waliyin kadiriya. To yanzu ina aka samu wannan haramun ne musulmi ya ziyarci wali? Abinda kuke cewa kenan, kun ce duk wali yayi gaskiya ne, amma kun ce wanda yake muridi ne a wannan, to kada ya tafi ziyarar wancan, domin ziyarar wancan barace. A ina aka ce barace? Annabi ya sunnanta ziyara, ya nuna ladan ziyara shine aljanna. To dan me za a ce kaka ziyarce shi? To kaga an raba kan musulmi. Sannan mun gaya muku a kasan nan da sun shigo sun samu mutanen kasan nan suna saddalu, suna sakin hannu, sai su kuma waɗannan sababbi sai suka zo da runguma hannu. Da suka zo da runguma hannu, yan kabalu ake kiransu, sai suka raba masallaci, kuma sai suka haramta bin juna sallah. Na gaya muku a garin Kano, inda nan ne na sani dangane da wannan matsalar, domin marubuta abinda suka rubuta kenan, sai da ta kai har gargadin juna ne. Idan aka ga dan kabalu ya shigo masallacin yan sadalu, an idar da sallah fa, waɗannan yan sadalu suna waje suna hira, sai sai ga wani ya shigo ya kabbarta sallah Allahu akbar, ya runguma hannu. To in an samu masu hankali da natsuwa, sai su bar shi ya idar da sallah. Sai ya ce malam ya ce daga yau kaka sake zuwa nan sallah, in ba haka ba za mu ci ubanka. To wannan masu hankali kenan da natsuwa, in ku an samu wawaye, to yana kabbarta sallan nan ya kabalu, sai su haushi da duka, sai su je hoshi waje. Yanzu wannan an raba kan musulmi ko ba a raba ba? To mu ahli sunna sai muka ce to a watsar da duk abubuwan nan, tijjaniya, kadiriya, kungiya kaza, dariqa kaza, mazhaba kaza, waɗanda su suka raba kan musulmi kuma aka yi amfani da su aka sake tarwatsa kan musulmi, sai muka ce a watsar da su, a rike addinin farko. A rike addinin farko. Wanne ne addinin farko? Shine addinin da Annabi ya zo da shi. Kuma muka ce wannan addinin na farkon ba fatoyin mu ba, a'a, a duba a cikin Al-Qur'ani, a duba a Sahihul Bukhari, a duba a Muslim, a duba a kaza. Yanzu ba kwa gani kamar yadda na faɗi, da Abubakar Gumi ya ce musu su sanya littattafan su su karantar, da suka ji tsoro asirinsu zai tuni, sai suka ɗauko littattafan musulmi suka sa suna karantarwa. Suna karantarwa, ba ku ganin yanzu abubuwan suna yin ɗaya, sai ka zo ka bi sallah a masallaci ma baka gane ɗariƙa ne ko izala ba? Ko ka san ana haka? Albarkar karantarwa ce ta Qur'ani da Sunna. Yanzu kowa ya bar tatsuniya, ya ban mafarki, ya bar gatanan ku. Kowa yanzu in ka je ka samu kowace irin dariqa ko menene, sai ka ji ya ce a sa bulugul mara, sai ka ji ya ce a sa riyadus salihina. To ana nan sai a ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusallimu ala al-yamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa ala shimal assalamu alaikum wa rahmatullah. Annabi yana sallama biyu, dan haka sai ka ji masallacin sun koma assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. In haka matsa gaba sai a ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idha sajada sajada thaniya lam yanhad hatta yajlisa. Annabi ya dago daga sujuda ta biyu baya tashi sai yayi zama, sai ga gadin masallacin suna jilsatul istiraha. To qadiriya suke, tijaniya suke, na kashe bandiya suke yi, izala suke, salafiya suke yi, kai yanzu ka zo sai ka ga sallar duk iri daya ce. Kun ga ashe mu ahli sunna abinda muke cewa ba cewa muke wai ka bar dariqar ka ka dawo tamu ba, yo ai mu ba mu da dariqa, ba cewa muke ka bar kungiyar ka ka dawo tamu ba, a'a ka bar kungiyar ka bar dariqar ka bar wannan rudanin ka dawo qur'ani da hadisi. Kuma wajen bin qur'ani da hadisi baka nufin sai ka zo ka karba a wurin mu, baka nufin sai ka zo mun yi maka wankan tsarki, baka nufin sai ka zo ka rubuta sunanka a wurin mu, baka nufin sai ka zo masallacin mu, baya nufin sai ka zo makarantar mu, baya nufin sai ma mun san da kai. A duk inda kake ka je ka bi qur'ani da hadisi zaka ga kanmu da naka ya hadu. Saboda haka salam mu na kira zuwa ga hadin kai, mu ba cewa muke karai maganar aqida ba, cewa muke ayi maganar aqida dan a bayyana mecece mugunyar aqida, mecece bid'a, dan in aka basu to za a zo a hadu akan sunna. Mu abinda muke cewa kenan. Amma in aka ce da me sai da manja, da me sai da engine oil, da wani da yake hakar kuza, da wani mai hakar kwata, da wani mai hakar shadda, duk a zo a hadu. To kuma kada wanda ya ce akwai wari, kada wanda ya toshe hancin shi in aka shigo, jama'a an shirya gaskiya, sai a ce a'a to jama'a abinda za a yi, kowa in ya tashi kai bakanikin babur ka je ka wanke injin oil da fetur, ka sa farar riga, ka yi ado, ka sa turare, kai wane mai kwasa kashi, kai wane mai kwasa kwata, kai wance mai kaza, kowa ya je wanka a zo a hadu. Sai a ce to jama'a saboda mutunta juna, kada wanda aka ga ya toshe hancin shi yana cewa da wari. An shirya gaskiya ko ba a shirya ba? To saboda haka in aka hadu a cikin tafiyar da babu shirka babu bid'a, to ita ce tafiyar da za a samu babu rikici a ciki. Amma in har za a yi burin-burin, to kuna ganin dai abin da ya faru. Shekara ta 1434 din nan da aka fita cikin ta ita ce shekara ta 2013 ta Bature, ita ce shekarar da ta bayyana abubuwan da muka dade muna fadi a tarihin Najeriya. Sai ga ƴan Qadiriyya sun yi fada da ƴan Tijjaniyya, wa qalat al yahud laysat al nasara ala shay'in wa qalat al nasara laysat al yahud ala shay'in wa hum yatluna al kitab. Dukkan su suna zikiri, amma wannan ya ce wannan dan bid'a, wannan ya ce wannan zindiki, wannan ya ce wannan kaza, ga kasusuwan nan suna yawo a hannunku. Haka ne ko ba haka ba? Ana nan sai muka ji ta balle tsakanin ƴan Qadiriyya da ƴan Shi'a, duka ga kasusuwan nan, in baka da su ka zo nan muna da su. Ana nan sai muka ji ta balle tsakanin ƴan Shi'a da ƴan Tijjaniyya. To amma kun ga a da waɗannan nau'ukan nan guda uku ko sun haɗe kansu akan ahli sunna, sun ce ahli sunna mu ke raba kai, su sai suka haɗa kansu amma ba su yi addressing, ba sa so a tattauna matsalolin da suke bambanci tsakaninsu. Ko kun fahimta? Sai ga wancan ɗan Tijjaniyya yana raddi ga wancan ɗan Qadiriyya, ɗan Qadiriyyan can yana cewa dan Allah ƴan izala mu kenan yake roƙo, wai mu ja baya mu rabu da shi. Kaga ya yadda kenan mu ne muke fada da bid'a ko? To yace a ja baya. Kaga sai yake tabbatar maka da me? Yake tabbatar maka da wannan rufa-rufar da suka yi bata rufu ba. Can kuma sai gashi tsakanin ƴan Tijjaniyya da ƴan Shi'a,
yanzu halin da ake ciki kenan. Yanzu ƴan Tijaniya da Qadiriyya sun raba gari, ƴan Qadiriyya da ƴan Shi'a sun raba gari, ƴan Tijaniya da ƴan Shi'a sun raba gari. Mu kuwa tintini dama ba a hada mu a injin nika daya ba. Ko kun fahimta jama'a? To a ƙarƙashin wannan in kun fahimta jama'a, mu Ahlus Sunna muna kira ne a hada kai, amma a bisa kowa ya bar bid'ar da yake. Kuma ma'aunin gane bid'ar ba shine da mu ba, ma'aunin shine kana zaune a ɗakin ka ka binciki abin da kake. Akwai shi a Qur'ani, akwai shi a Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah, akwai a Muwatta Imam Malik. Wannan abin da kake yi akwai shi a cikin littafin Tajul Jami' lil Usul. Wannan abin da kake akwai a cikin Risala. Wannan abin da kake akwai a cikin Iziya. Ka binciki wannan da kyau, to daga nan ne sai ka gane to wannan abin, waɗannan su ne littattafan musulunci, to babu a ciki, to a ina aka samu naka? Ko kun fahimta jama'a? Ko kuwa yanzu duk girman risala za ta karantar da komai, amma ba za ta karantar da tsarkin zuciya ba da zikiri? Duk girman Bukhari, duk girman Qur'ani zai karantar da komai, amma ba zai karantar da zikiri ba, ba zai karantar da tarbiyya ba, sai an koma wasu littafai daban. To daga nan ne sai kana daka, sai ka gane abin da kake daidai ne ko ba daidai ba ne. Ba ka bukatar sai ka zo ka bayyana mana, ba sai ka yi rijista da mu ba, don mu ba mu ne custodian na sunna ba, mu ma members ne. Kai ma ka je ka zama member, kuma membership na sunna baya bukatar ka yi registering kanka da kowa, bayan rijistar da kake da ita da Allah ta ce walla ilaha illallah, da rijistar da kake da ita da manzon Allah da kake Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. A ƙarƙashin wannan, mu kanmu muna inkarin kungiya da kungiyanci da kafawa da shiga kungiyar. To kaga ashe dan me zamu ce maka zo ka shiga kungiyar mu? Saboda haka ku kiyaye jama'a, don wasu lokacin da muke magana haɗin kai sai suke ganin kamar muna kokarin su rusa kungiyarsu ne su zo su shiga tamu. Yawai mu ma kyamar kungiya muke. Mu abinda muke cewa a inda kake kawai ka bi gaskiya, da inda kake ka bi gaskiya shikenan ya isar maka. Mu din nan yanzu ba zuwa muka yi muka yi rijista da wasu ba, rijistar mu kenan da Allah da manzon Allah, iyakacin ta kenan. Ba wasu waɗanda suke su ne shehunan wannan tafiyar, dan haka mun je mun yi rijista da su? Babu. Ba kungiya bace, ba dariqa bace, ba mazhaba bace. Tafarki ne wanda Annabi ya zo da shi. Kana da Bukhari, kana da Muslim, kana da risala a ɗakin ka, kana da Qur'ani, kana da abun bi, ya ishe ka, shikenan. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To jama'a, kun ji waɗannan ainihin al'amura waɗanda kullum muke faɗi. To sa'annan kamar yadda nake cewa, daga cikin manhajin Ahlus Sunna shine gabatar da hadisai ingantattu, banda hadisan ƙarya, banda hadisai waɗanda suke masu rauni. To anan ne jama'a zan tsaya, zan dan fara magana kaɗan wanda zan rufe. Da dama daga cikin waɗannan littafai waɗanda muke magana su zama madogara, musamman manya-manyan littafan nan da na yi muku isharar su jiya, kamar wannan littafi da ke gabana, wanda yake duk bayanan nan da nake karantowa muqaddimat tahqiqin shi ce wadda Dr. Ahmad Sa'id Ibn Hamdan Al-Ghamidi yayi, wadda in ka samu wannan littafin to ka samu wannan ainihin muqaddimat da ke hannuna. Gashi sharhu usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'a min al-kitabi was sunna wa ijma'i sahabati wat tabi'ina min ba'di. Wannan littafi sunan shi sharhin aqidar ahli sunna da sauran jama'an musulmi daga Al-Qur'ani da Sunna da kuma haduwar sahabbai da tabi'ai waɗanda suka zo bayan su. Al-Imam Al-Lalika'i, kaga wannan littafi mujalladi 6 ne, amma an yi wani sabon tahqiqi wanda aka barshi a mujalladi 2. Duk ɗaya ne tahqiqin ne da takhrijin kawai zaka dan ga, akwai nan ya ƙara bayani, amma duk littafin ɗaya ne. Dan haka gashi nan ana sai da shi bai wuce naira 2000 ba. Ka siya ka je ka karanta. Haka littafin Ash-Shari'a na Al-Imam Al-Ajurri, gashi nan ainihin ana siyar da wannan littafi Ash-Shari'a, kaje shi ma ka karanta. Waɗannan suna daga cikin littafan. Ga littafin Kitabut Tauhid na Al-Imam Ibn Khuzaima, duk waɗannan littafan ga su nan. To abinda nan nake so in ja hankalin mu shine, masu waɗannan littafan sun rubuta littafan ne a zamanin nan da
a cikin shekara ta 200 zuwa shekara ta 300, wato a karni na 3 da karni na 4 galibin su a wannan zamanin, sai wannan malami shine ya tsallaka ma zuwa karni na 5 shi malam Lalikai. Sun rubuta a wannan zamanin yadda ake rubutu shine duk abin da baka kawo sai ka kawo isnadi cewa malam wane ya karantar da ni, daga wane, daga wane, daga wane. Ta hanyar haka masana sai su duba, masana da zaran sun duba sai su gane wannan ya tabbata, wannan bai tabbata ba. To amma sai ilimi ya yi rauni daga baya, yadda yake ba a iya bambancewa, ba a iya gane abubuwan har sai an samu malamai sun zo sun bayyana. Shi yasa kaga aka yi ta samun malamai suna aiki akan waɗannan littattafai, sai kaga an jawo hadisi a cikin kitabut tauhid, sai kaga a ƙasa Professor Samir ya ce wannan hadisin da'ifi ne ko sahihi ne ko munkari ne. To kenan abinda nake so yanzu in ja hankalinku ya ƴan uwana, waɗannan littafan da muke cewa a maida su madogara, su kuma sai an tace abin da ke cikin su a bisa haske na ilimi. In ba haka ba, a cikin su akwai riwayoyin da su malaman sun san ba su inganta ba, kuma sun kawo su ne dan su bayyana ba su inganta ba, kuma sun bayyana ba su inganta ba din ta hanyar kawo isnadi. To amma rashin ilimin isnadi ga wasu, in wani ya karanta sai ya ce ai a cikin littafin ku gashi kun kawo wannan, yana nuna kuma kun yarda da wannan ne. Malamin hadisi ya gani sai ya ce yanzu kai wannan baka ga abin da ke ciki ba, sai ya ce yo me ke ciki, sai ya ce baka ga wani ba a cikin hadisin, sai ya ce wani, sai ya ce mishi duba littafi ka ba, da ya duba sai ya ce wani eh kazzabun, wani ai makaryaci ne, a'udhu billahi ashiriwa. Sai da ma an kare dan a bayyana maka iyakacin riwaya, kenan ka ganta makaryaci ne ya ruwaito ta. To waɗannan littattafan gaba ɗayan su bai rage ko kwaya ɗaya ba, suna buƙatar sai an yi musu wannan aikin. كتاب العرش مع الإمام الذهبي، العلو للعلي الغفار مع الإمام الذهبي، عقيدة السلف أصحاب الحديث مع الإمام الصابوني، دوّدنا اللي تتفق. أما إنا فدا ما كوننا مجنني، إنا ميتي ودكان سكما أني مسوّن أيتم ولله الحمد. Babu wani littafi kwaya daya daga cikin waɗannan littafan da nake cewa ka mayar da shi madogara, sai ka samu wani malami masani ya zauna ya bayyana matsayin hadisan da ke ciki kaf. In aka ruwaito hadisi, yanzu dubi hadisi na 722 a cikin kitabut tauhid na Ibn Khuzaima, gashi nan ya kawo hadisin annabi ya ce man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah فحرام على النار ان تطعمه wanda duk ya sheda ba abun bauta da gaskiya sai Allah, Muhammadu manzon Allah ne, Allah ya haramta wuta ta ci naman shi. A kasa sai malamin yace sahihul, wannan hadisin sahihi ne. An fahimta jama'a? Da ya sake kawo na gaba kuma sai kuma ya sake cewa hasan, da aka sake tafiya kuma sai sake cewa sahihul, haka zakai ta gani. To duk waɗannan littafai jama'a, malamai na hadisi a wannan zamanin, waɗanda dama al-Imam Ibn al-Mubarak al-Majiran shi sun tambaye shi, suka ce ala gafata malam, waɗannan hadisan yadda kake tace mana su, idan ka mutu nan gaba wa zai mana wannan aikin? Sai ya ce ya ishu lahal jihabi ba, har duniya ta tashi waɗannan hadisan, sai an samu masu iya bayyana su, don haka kar ku damu. Saboda haka ya dan uwana ɗalibin ilimi, daga yau din nan ka je ka fara koyon ilimin hadisi, mai yiwuwa kana daga cikin waɗanda Allah zai aiki da su domin tace addini. Saboda haka jama'a, ina mai jan hankalinku zuwa ga waɗannan littattafai, irin littafin As-Sunna na al-Imam Ibn Abi Asim, da littafin ainihin Ar-Raddud-Darimi 'ala al-Muraisi, da littafin ainihin Kitabut Tauhid na Ibn Khuzaima da na Ibn Manda, da littafin Kitabul Iman da al-Ibanatul Kubra ta al-Imam Ibn Battah al-Ukbari. Duk waɗannan littattafai kamar yadda ka jije na kawo maka na ce maka sun fi 500, malamai duk sun yi aiki a kansu sun tace su. Saboda haka in ka je siyan littafi ka fadaka, kawai karka ce a baka bulugul maram, sai ka ce a baka bulugul maram wanda Samir yayi tahqiqin shi, yayi takhrijin shi, a baka Riyadus Salihin wanda Ali Hassan yayi takhrijin shi, yayi tahqiqin shi, a baka littafin Sharhu Sunna wanda Shu'aib al-Arna'ud da Zuhair al-Shawi suka yi tahqiqin su. Ka rinka hadawa da haka, ba kawai ka ce littafi kaza ba. Don wannan abin da nake fadakarwa, galibi malaman mu a kasar nan ma ba su san haka ba. don wani mai littafi ya taho gari ya gari wuri na yace suna da littafai kaza kaza wata shekara sai ni ce mishi to ya kamata ka kawo mu ga wannan irin daba'a wannan irin ta hakiki sai ya ce wallahi dai yana hudda da malaman garin su kaza kaza ba wai taba jin wannan magana sai ni ce to bar malaman garin ku ni abin da nake ga ma ni dai yanzu sai littafi ya kamata in san wannan irin bugu wane ne ya aikin edition na editing na littafin yaya kuma quality na aikin editing din nashi saboda dalibi ya amfana jama'a musulmi kamar yadda kuka ji na bayyana duk waɗannan bayanai za ku same su in an zo an yi photo start na wannan littafi littafi ne gashi marahil zuhur al bid'a asbabuha wa mawqif al ummati minha wallafar ad-doktor ahmad ibn sa'id ibn hamdan al ghamidi gaskiyar lamari muqaddima ce jama'a malamin yayi a lokacin da yake kokarin ta hakikin wannan littafin wannan littafin malamin nan shine malamin farko da ya ta hakikin shi a wannan zamani to a cikin muqaddima ta shi ne aka ciro wannan dan haka duk wanda yake da wannan bugun mai mujalladi 6 to shi ba sai ya sai photo start din nan da muke cewa ba wanda bai da shi kuma gashi nan za a bayar za a ainihin yin photo start din insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a wannan shine sharhin hadisin farko daga cikin ainihin hadisan da al-Imam al-Baghawi ya kawo idan ba ku manta ba idan ba ku manta ba ya kawo hadisi na biyu ko hadisin dattijo da Imam dan Sa'laba wanda yazo daga ainihin kabilar ainihin wato Bani Bakar an fahimci wannan malamai suka ce a shekara ta 9 ne wannan dattijo ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan masu wa'azi sun je kauyen su sun yi musu wa'azi to shikenan sai jama'a suka ce Imam kai ne dan bariki ko kuka saba zuwa alƙarya ka je ka binciko mana yadda labarin mutumin nan yake Imam ya taho da raƙumin shi yazo har masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ba kuma ta bayyace ya zo ya tambaye wane ne cikin ku Muhammad suka ce wannan farin mutumin nan dake kashin gide kun ga abin da muke ƙara tabbatarwa Annabi yana cikin sahabbai amma ba a iya gane shi ba me yasa saboda baya sanya wasu tufafi da suka sha bamban da nashi da nasu an fahimta jama'a ba wani zama yake yi wasu karti su ne mishi fifita shi kuma yana hararan mutane ba yana zaune cikin su ne ya saje dan haka wannan mutum bai gane shi ba har sai da aka nuna shi yace kai dan Abdul Muttalib nazo zan yi maka tambayoyi zan tsananta maka yawa Annabi tambayoyi game da rukunai na addinin musulunci a cikin riwaya da muka karanta ba ku ji hajji ba amma gaskiya hadda hajji domin riwayar da muka zo muka karanta daga baya ta tabbatar da haka in ba ku manta ba nazo muku da riwayar musnadul imam Ahmad aka ce Imam dan Sa'laba da ya koma garin su a guje ya dauki raƙumi ya je ana zuwa sai aka kewaye shi to Imam yaya yace ai na je na hadu da mutumin nan kuma duk abin da masu wa'azin nan suka zo suka yi mana wa'azi cewa la ilaha illallah ayi sallah zakka aikin haji da sauran ibadojin nan duk gaskiya ne to amma Imam kuma yadda muka ji a cikin riwaya Imam Ahmad aka ce yana zuwa fa kana awwala ma takallama bihi an qala yana isa gari jama'a suka taru sai ya ce me bi satil lata wal uzza ya jama'a Allah ya tsine wa lata da uzza kalu suka ce mah ya Imam kai Imam tsaya a'udhu billahi wa ittaqil baras wallahi ka guji ruwan zafi guma ka za su watsa maka cutar ruwan zafi wal juza zaka zama kuturu kana zagin alloli ittaqil junun zaka haukace kai kala sai yace wailakum tirdaku kuma kun zama abin tausayi innahuma wallahi la yadurrani wala yanfa'an Allah ba sa tutarwa ba sa amfanawa ku yi hakuri ina karaso karshen ne saboda a karshen karatun mu wannan wurin bai shiga ba ce inna Allah qad ba'atha rasulan Allah ya aika da manzo wa anzala alaihi kitaban ya aika ya saukar mishi da littafi jama'a kun ji abin da na gama fadi dazu ma'aunin da ake gane gaskiya da bata ko shine qur'ani da sunna amma dan kana kungiya kaza ni ina kungiya kaza ba kai saka ce min na bata ba yo kai ma ba kungiya kake ba kai ma batacce ne ina dariƙa kai ma kana dariƙa in shiriya kake ni ma ita nake in bata ne duk jirgi ɗaya kwaso mu amma wane na qur'ani da hadisi wane yana hayaniya da rudani to yanzu za a iya gane wanne ne ya bata Imam dan Sa'laba
yace musu Allah ya aiko da manzo ya saukar mai da littafi istanqadhakum bihi mimma kuntum fihi ya kubutar da ku daga abin da kuke a ciki wa inni ushhidu ko ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ni na musulunta inni qad ji'tukum min indihi bima amartu bana amarakum bihi nazo muku da abin da ya umarce ku da shi wana hakum anhu kuma abubuwan da ya hane ku qala mai riwaya abdullahi dan abbas yace fa wallahi ma amsa min zalika al-yaw wa fi hadirihi rajulun wa lamra'a illa muslima dimam da yazo da wannan jawabi jama'a kafin yamma tayi duk garin sun musulunta ba wani namiji ko mace wanda ya zauna wanda ba musulmi ba قال يقول ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم كان افضل من ضمام ابن فعلبه سكتي بما تبا سامن wanda ya wakilci mutane yayi musu alheri irin dimamu dan salaba ba kun san muku manta ba mun karanta hadisin a cikin sharh sunna kuma nace muku bukhari da muslim sun ruwaito shi daga anas amma riwayar imam ahmad ta zo ne daga sahabi abdullahi dan abbas ita ma ingantacciya ce to wannan hadisi dai sahihin hadisi ne kamar yadda ainihin muka fadi babu shakka kuma wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa salloli biyar din nan tabbatattu ne a musulunci sannan yana tabbatar mana da cewa azumin ramadan tabbatacce ne a duk shekara musulmi yayi sannan wannan hadisi yana nuna maganar da malamai suka fadi ku jita duk wanda ba malami ba idan ya rike fatawar wani malami na gaskiya ma'ana malami mai bin gaskiya idan kai ka rike shi kana bin shi to ka zama mumini kenan baya lazim ta sai ka san dalilan imani daya bayan daya amma malamai su suka san dalilan imani daya bayan daya amma awam gama gari abinda ake so ka samu ingantaccen malami kai building confidence akan shi shikenan duk abinda ya gaya maka in ka bi wannan ya isa ta ina muka gane haka shine dimamu dan salaba ai kun ga a wancan lokaci ya karbi addinin musulunci wannan ita ce ingantacciyar magana ya taho wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ya tabbatar wa da mutanen shi kuma mutanen nan nashi da ya zo ya gaya musu kawai shikenan sai suka yi imani yanzu kun ga su ba su suka dauki karatun ba wa'azi kadai aka yi musu suka yi imani da wa'azi ko to dan haka ba a cewa sai malamai ne kawai suke da imani a'a gama garin mutane ma waɗanda ake musu wa'azi suke yadda da abin da ake faɗi musu na gaskiya na Qur'ani da hadisi su ma mu'minai ne Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan wannan hadisi ya nuna cewa ana aiki da hadisin mutum daya domin dimamu dan salaba shi kadai ya kai da komowa tsakanin annabi da mutanen shi kuma mutanen shi suka yadda kuma matsalolin da ya dauko akwai matsalolin aqida da na ibada haka ana aiki da hadisi ahad to menene hadisi ahad shine duk hadisin da waɗanda suka ruwaito shi ba su kai a ce mutawatirai ba mutawatirai sune a samu sahabbai tabi'ai kowace dabaka suna da yawa to koda mutun daya ko biyu ko uku suka ruwaito hadisi ko makamantan haka in dai mutanen kirki ne daga farko har zuwa ƙarshe mas'ala aqida ko mas'ala imani ko mas'ala tauhidi ko ibada ko mu'amala za a iya karbe wannan hadisi yana tabbatar mana da haka sannan wannan hadisi yana nuna mana dimamu dan salaba yana da kaifin hankali kun san me saboda duk mutumin da ya iya gane bambancin shi daga inda ya samu kanshi ko to yana da hankali idan kai dan birni ne kaje kauye ko to ka rinka kokarin bayyana musu kanka ka rinka cewa to sai ku yi hakuri da ni kun san ni mutumin birni ne saboda la'asar za ka sai ka fito kana hira da matarka to kaga a kauye ne za a ce ka je gaida kakanninka ne a kauye kai dan boko daga Abuja la'asar kai sai ka kamo hannun matarka sai ka zo sai ku fita bayan gari ku shimfida tabarma eh kana dan bare gyada tana saka maka a baki tana dan lakata hancinka haka kaga sai ka ce mutanen kauye to ku yi hakuri dai baba eh kun san mu yan bariki ne to kana da hankali amma in ka basu suka yi ta zarginka ka fahimta to dimamu dan salaba ya san cewa mutanen bariki sune wa mutumin kauye wani irin kallo to dan haka da yazo sai ya ce to jama'a cikin ku waye Muhammadu ne aka ce farin mutumin ne yace to kai ne jika abin madalibi yace to zan yi maka tambayoyi kuma zan tsananta amma kaka ji haushi na yawa to kaga duk abin da yayi to yayi shimfida to wannan yasa malamai sun jinjina wa Imam dan Sa'alaba saboda ya bada uzuri kafin yayi kalmomin shi aka ce to daga nan ake gane mutum mai natsuwa shine duk inda kaje sai kace to jama'a ku yi hakuri kun san ni ba kauye ne ko jama'a ku yi hakuri kun san ni kaza ne ko an fahimta jama'a wannan yana da kyau yana nuna kaifin hankalinka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan wannan hadisi ya nuna mutun ya nemi tabbatar da al'amari ta hanyar rantsuwa shine jawazul istihlaf ala al-amr al-muhaqqiq me yasa saboda sai da yace fa billazi khalaqa as-sama ina gama ka da Allah wanda ya halicci sama Allah ne ya aiko ka ma'ana kamar yana rantsar da annabi ne ka rantse da Allah da gaske kake annabi kuma sai da ya dan me zan rantse ga gaskiya ga rantsuwa inda dai kana da gaskiyar rantse ba komai sannan wannan ya nuna kamar yadda malamai suka ce mutun ya gabatar da wata muqaddima ko sharar fage wadda za ta taimaki jama'a su wa magana shi kyakkyawar fahimta sai kace to da Allah ayi hakuri ni ina magana ina da zafin zuciya kuma ayi hakuri don Allah wani lokacin ina da inina duk sai ka gabatar da irin wannan in ka zo magana ko kun fahimta saboda kun san mutane suna da dabi'u iri-iri ko kuma in ka mike ka ce akar maka Allah ayi hakuri ni ba sakwace na naga kuma ku kanawa na to kaga duk inda ba sakwace ya shiga cikin kanawa ana samun tata burza duk inda ba Kano ya shiga cikin sakwata ana samun tata burza to in ka je sai ka yi togaciya ka ce ni ba sakwace na daga binnin shehu nake ina fata an gane to wannan uzurin da baka bayar ka gyara yanayi sai kaga duk wani abu in kai madadin ka bada dariya ko sai ayi sha'awaka sai kaga kai abokai ko kun fahimta jama'a to wannan yana daga abubuwan da suka faru a cikin wannan hadisi sannan hakim ya kafa hujja da wannan hadisi a matsayin shi na malamin hadisi yace wannan hadisin ya nuna karin kan neman uluwi a cikin isnadi wato uluwi a cikin isnadi shine ka samu doguwar hanya to sai kai kokarin ka je ka samu gajeruwar hanya mai wa'azi ne yaje musu wanda mai wa'azin sahabi ne sai Imam ya taho headquarter yaji karatun da kanshi yanzu kun ga da isnadin yayi tsawo sai ya ce wana ya ce annabi ya ce to yanzu fa sai ya ce annabi ya ce to shine uluwi da nuzuli wato da isnadin nazil ne da hanya ta yi tsawo akwai ƙarin mutum guda amma yanzu da yazo headquarter annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jiyo fa shikenan sai ya zama an samu uluwi to al-Imam al-Hakim ya tattauna wannan a cikin littafin shi mai suna ma'rifatu ulumil hadith to sannan malamai sun tattauna wai Imam dan Sa'alaba ya musulunta daga wa'azin da yaji a ƙauyen su ne koko sai da yazo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu malamai sun tafi akan cewa Imam ya zo yana kafiri ne amma ya bar wurin annabi yana musulmi amma dai gaskiya manya daga cikin masana irin su al-Imam al-Bukhari sun kafa hujja da cewa gaskiya Imam ya zo a musulmi ne wato ya musulunta tun daga ƙauyen su dan haka da yazo yana tabbatarwa ne kawai cewa ya sheda babu abun bauta da gaskiya sai Allah yana tabbatar musu da cewa shi dai kam yana nan ainihin akan imani Allah madaukakin sarki ya taimaka kuma wannan sune karshen tattaunawar da zamu yi al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad al-Baghawi yake cewa babu bayani a'malil islami wa thawabi iqamatiha babu bayani a'malil islami wa thawabi iqamatiha kun ga wurin ko babin da ke bayanin ayyuka na musulunci wadannan ayyuka ne na musulunci jama'a abinda ake so a bayyana maka a karkashin wannan babin shine abinda ya shafi kalmar shahada sallah azumi zakka da hajji duk wadannan ayyuka ne hatta fadin la ilaha illallah din hatta sallah azumi to menene falalar la ilaha illallah menene falalar sallah menene falalar aikin hajji menene falalar azumi da zakka Imam al-Baghawi yake cewa babu bayani a'malil islami wa thawabi iqamatiha babin da ke bayani akan ayyukan musulunci da kuma lada na aikata su قال الله سبحانه وتعالى الله mai tsarki da daukaka yace innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula lalle wadanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari to aljanna firdaus to ina so ku kiyaye Hausa muke Allah ya kawo shi da jam'i ne aljannatain firdaus sune za su kasance musu masaukai ranar farko da zaka shiga aljanna to masauki da za a fara maka to ita ce aljannar firdaus sarki ya tabbata ga Allah ko kun fahimta jama'a ma'ana mafi girman aljanna ita ce masaukin ka na farko to yanzu wannan ayat tana bayyana falalar ayyukan musulunci to daga cikin ayyukan musulunci akwai innal ladhina amanu imani sannan wa amilus salihat ayyuka nagari shine kana da imanin kuma ka aikata abinda Allah yace abinda manzon shi yace to kana da babban sakamako na cewa aljannar firdaus ita ce masaukinka a ranar alkiyama wannan karatu ya zo a cikin suratul kahf aya ta 107 wa qala kuma Allah yace allazina amanu wa amilus salihati wadanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari tuba lahum madalla da su wa husnu ma'ab kuma makomarsu ta kyautatu tuba ana fassara ta yadda kaji na ce tuba madalla to wannan kalmar sai in kana jin Hausa zaka san matsayin ta dan Bahaushe in yace madalla to ya gama kaiwa matuka wajen yabawa ce kai wani madalla da kai kai wa husnu ma'ab sannan makoma ta yi kyau kai kyakkyawan karke to duk mutumin da ya imani da Allah yi ayyuka nagari to madalla da waɗannan mutane kuma makomarsu a ranar lahira ta kyautatu anan duniya kuma madalla da su to kaga wannan ayar ita ma tana tabbatar mana da ayyuka na musulunci daga ciki akwai imani akwai kuma ayyuka nagari to menene aiki nagari shine kai imani da Allah sannan kuma ka aikata abinda Allah yace kamar yadda yace karka kara karka rage karka kawo wani feleke ko salo to sai a ce kai aiki nagari to sai Allah yace tuba kaji ma'ana ta farko ta tuba kenan ma'ana ta biyu ita ce tuba wata bishiya ce a cikin aljanna hadisi kuma ya tabbata da haka wata bishiya ce a cikin aljanna wadda take da manyan rassa wanda reshen ta guda ɗaya idan ta sake shi sai dan aljanna yayi tafiya a cikin inuwar reshen tafiya a ƙasa ta shekara 500 a cikin inuwar kawai sai Allah yace to duk wanda ya imani da shi yayi aiki nagari a cikin aljannar da za a bashi akwai bishiyar tuba tafiya shekara 500 a cikin inuwar ta guda ɗaya kawai to aljanna ka baka samu wannan bishiyar ma'ana ta biyu ta tuba kenan a ka'ida ta ilimin tafsiri ko baka iya rinjayar da ɗaya fassara akan ɗaya anan domin in aka samu irin wannan bishiyar to ya tabbata tuba din sai kuma a ce madalla kai ka more ka yi ta ko kun fahimta wannan kuma ita ce aya ta 29 a cikin suratul ra'd qala sai ainihin al-attari ku kiyaye dama mun ce zamu gyara akai ba utaridi bane attari shine almajirin al-imam al-baghawi in ba ku manta ba ranan mun tattauna wannan mas'ala a inda ainihin muke magana dangane da wani isnadi wanda yazo da irin wannan qala din kun tuna jama'a hadisi na hudu ko na Muhammad ibn As'ad al-Attari a cikin wannan nuskar taku wannan taba'at taku sabuwan bugun nan yace utaridi kuskure ne can gaba shi ma ya gyara attari ne an gane Muhammad dan As'ad al-Attari Muhammad dan As'ad al-Attari shine muqawwil qala din qala an gane Muhammad dan As'ad al-Attari yace حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أنبأنا محمد بن إسماعيل أنبأنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنجوانا إسناد النبغوي أإندي تكي أكمال محمد ابن يوسف محمد ابن يوسف شيني الفريابي الماجر بخاري واندي رويته صحيح البخاري شيكم يتي أنبأنا محمد بن إسماعيل مالم محمد بن إسماعيل يا أينهم بام حديثي شيكم محمد بن إسماعيل بخاري كينا يتي تيوى أنبأنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى يا بام العباري عبيد الله بن موسى يتي أخبرنا حنظلة بن أبي سفيانا مالمين مميسونا حنظلة بن أبي سفيانا يا بام العباري عن إكرمة بن خالد دقى إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما دقى ببن صحابي عبد الله بن عمر الله تعالى مسير دا قال عبد الله بن عمر يجي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله إرادة أمنشن الله استبت أغريش يجي بني الإسلام على خمس أن جن مسلنشي أكن شكاشكي قدابير durkoki guda biyar shahadati Allah ilaha illallah shedawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lallai muhammadu manzon Allah ne wa iqamis sala da tsaida sallah wa ita'iz zakka da bada zakka wal hajji da kuma ziyarar dakin Allah da nufin ibada ta aikin hajji da umara wa sawmi ramadana da azumta watan ramadan الإمام البغوي يجي هذا حديث صحيح متفق على صحته وأن حديثي إنغانتا تشيني بخاري دا مسلم ما سن هدو أبسا إنغانتا شي هم فهمتا جماعة بخاري يافتد وأن أتكين كتاب الإيمان مسلم ما يافتد شي أينين أتكين كتاب الإيمان عشنا ما ليتي وأخرجه مسلم حقكما مسلم يافتد وأن حديثي عن محمد بن عبد الله بن نمير دقى الإمام محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير يا رويت وانا حديثي دقى أينهم ما حيبين شميسونا عبد الله بن نمير الحمداني عن حنظلة دقى مالا حنظلة تو مالا بغوي كاج يا رويت ومك السنة تو زفار مك الشرح تسيتي وعبد الله بن عمر بن الخطاب شي عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي وانا حديثي أبو عبد الرحمن أنا مش الكنية دتيوا بابان عبد الرحمن دومن ظاهري سنن تنشي نفرقو كينا السنة تنك نفرقو شي أكي مك الكنية دشي إرك تفرقو إتا أكي مك الكنية دتا وانا إتا شي سنة حكا كيما إرك تفرقو إتا أكي مك الكنية دتا تنك نفرقو شي أكي مش مك الكنية دشي تو أينين يتي القرشي عبد الله بن عمر بقريشي ني al-adawi kuma dan kabilar banu adiyin saboda yana bin baban shi ne ai idan baban ka nya muri ne haka kai ma za ka ce nya muri ne kai ko da uwarka ko balarabi ya ce ko ba quraishi ya ce haka abin yake saboda haka duk abin da ya bi umar ya bi abdullahi dan umar an gane sai ainihin wato mallam yake cewa kabilatun minal muhajiri su kabilar banu adiyin kabilar su umar ko suna daga cikin kabilun da suka yi hijira daga makka suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallam mata bi makka ba'dal hajji ya rasu a makka bayan aikin hajji abinda ya faru an je aikin hajji ne a lokacin wannan sarki Hajjaj to sai Abdullahi dan Umar ya matsa da wa'azi Hajjaj kuma baya jin dadin wa'azin amma kuma ya kasa karo da Abdullahi saboda sahabi ne to sai Abdullahi yana da wani da wanda kanshi yana ja game da karatu dan yana abin nan Salim sai yaje ya samu ainihin Hajjaj Hajjaj yana wanka sai yaron ya tsaya yace in kunta turidu sunna fakhruj idan dai sunna kake nufi ka fito saboda hantsi yayi hantsi ne ya jawo hadisi daga annabi shi sarki yana bayi shi kuma yaron ya tsaya a kofar bandaki ya ja mishi hadisi sarki eh wanka ya isa in sunna kake so ka fito saboda in hantsi ya wuce kuma lokacin fita ya saba sunna to da sarkin ya fito sai hankalin shi ya tashi a wannan dan tsigigin yaron shi ma ya iya ja mana hadisi a sai je samu uban kaji abin da dan kai fadi gaskiya ne sai ce gaskiya ne haka annabi ya fadi to sai ya ji haushi wato danka yayi mini abu ya ci min mutunci wato mu ba mu san hadisi ba ko komai ya so ya samu dama ne da zai kama dan yi punishing nashi to sai wannan abin ya bata Abdullahi da sai su bata Hajjaj Rai sai ya sa aka samu kibiya ku kiyaye kibiya aro sai aka sa mata guba sai aka zo aka sa ta a kofar tantin Abdullahi dan Umar yadda yana fito da kafar shi sai ya taka haka kuma abin ya faru yana fito da kafar shi sai ya taka shikenan sai jini ya ci gaba da zuba ba mu zo mu karanta hadisin anan gaba insha Allah sai ainin yake ce mishi sai Hajjaj ya ji labari abubuwa irin na sarakuna sai kuma yazo halgaba ta mala ai ba mu san wa ai wallahi da mun gane wanda yayi maka wallahi tallahi da mun hukunta sai ya ce ai kai mini yace ya zaka ce yace kai ba a daukan makami a wannan garin a irin wannan lokacin kabari aka dauki makami sai dan sakaya to daga nan ne jini ya ci gaba da zuba har ya dawo ya rashin lafiya ya rasu shi yasa kaje an ce ya rasu a Makka a wurin aikin hajji ya rasu bayan hajji afwan a Makka wadufina bil muhassabi kuma aka binne shi a muhassab ina ne muhassab daidai wannan kwari daidai inda giwayen nan aka tare su to an gane eh daidai kusan da wannan wuri sanata 73 shekara ta 73 bayan hijira wa huwa ibnu 84 sana a lokacin shekarar shi 84 Allahu akbar to anan zamu kwana insha Allah ta'ala ko da yake gashi yace wa ikrimatu shi kuma ikrimatu da ya ruwaito hadisin daga gare shi huwa ikrimatu ibn Khalid ibn al-As shine ikrimatu dan Khalid dan As al-Makhzumi dan kabilar Banu Makhzum al-Qurashi shi ma ba Quraishi ne kar ku damu sai kaji an ce ba Quraishi sai kuma kaji an ce al-Kaza kaman mu ne a ce Bahaushe Bakatsi ne Bahaushe Basakkwace Bahaushe Bazazzagi Bahaushe ko kun fahimta jama'a su ma haka Quraishawa amma Banu Adi Quraishawa ba Makhzumi Quraishawa ba Hashimi Quraishawa Banu Umayya haka suke ina fatan kun gane mata ba'da afa ya rasu bayan afa ya rasu to in ka ji malamai suna fadin wannan ko basu kiyaye lokacin rasuwar shi bane ce bayan ada'u ya rasu ada'u ta di'i ne shi kuma ikrimatu ya rasu to sai malam yace wa mata afa shi kuwa ata'u ya rasu ne sanata 15 shekara ta 15 to kaga tunda aka ce bayan shi kenan mai yiwa shekara ta 16 ko ta 17 bayan afa'u ne wa yuqalu 14 wa 100 wasu kuma suka ce a shekara ta 114 wasu suka ce shekara ta 115 wasu suka ce shekara ta 114 ko kun fahimta rasuwar ada'u din to ada'u ya rasu shekara ta 114 ko 115 ko kun ga ba a tantance ba gashi a kasa sai yace fit taqrib amma a cikin taqrib kuma ibnu hajar sai yace mata sanata 70 ada'u ya rasu shekara ta 107 ne wakila ba'da zalika wasu kuma suka ce bayan haka to me yasa malam yake kawo littafin taqrib bayan ya kawo tattaunawar al-Imam al-Baghawi saboda littafin taqrib kamar yadda na faɗi khulasa ce tacewa ce ta bincike da malamai suka yi kamar an fukarkata zuwa ga abin da yazo a cikin littafin taqrib kenan wato shekara ta 107 ada'u ya rasu sai ibnu hajar yace ko da yake an ce bayan haka to kenan sai ka dauko 14 din ko 15 da bagawi ya kawo asalin abin da yake faruwa irin wannan jama'a ko dai gafala ko kuma malami ya rasu a tsakiyar waɗanda ba su san darajar shi ba dalibai sai malamin su ya rasu sai su gafala game da sanya tarihi sai daga baya ai ta kutantamar nawa ga wata ko kuma san da ya rasu a tsakiyar mutanen da yake ilimi bai dame su ba sai daga baya ɗaliban ilimi su zo suna binciken ilimin wannan mutum sai su gane wannan babban mai ilimi ne ya mutu a tsakiyar mutanen da yake ba san ilimin shi ba yaushe ya rasu sai ce to lokacin zabe yaushe aka yi zabe to zaben nan dai an yi shi wajen watan azumi ana tsakiyar ruwa ka san haka ake lissafi ko ba ku gani galibi waɗanda aka haife su a zamanin da ko iyayensu ba 'yan boko ba ne in ka je ka tambayi babanka yanzu wai baba yaushe aka haife ni ne sai ce ka ga ranar da aka yi faɗan nehu da MPC a garin nan to ranar aka haife ka to yaushe ne aka yi faɗan nehu da MPC ai an daɗe an yi da yawa a garin nan wanne
ko kun fahimta jama'a, ko kuma yace ran da sarauniyar Ingila ta zo, to ran nan aka haife ka. Da haka suke lissafi, shi yasa sai dai in kai ka iya bin dukka zaka iya gano yaushe ne gaskiyar abu. Amma kai ma kakka yanke, saboda kun ji irin yadda suke lissafi, ko kun fahimta jama'a. Dan haka Ata'u ya rasu ko dai hijira na da 107 ko 114 ko 115, to Ikrimatu dan Khalid ya rasu bayan shi, shikenan kawai. Intahat fatwa ahli Makka ilayhi, in dai fatawan mutanen Makka ce a zamanin shi ko, to ta kare akan Ikrimatu dan Khalid. Daga kan Ikrimatu dan Khalid to fatawa ta kare, wa ila Mujahid, haka nan kuma Mujahid, wa aksaruha ila Afa, amma mafi yawancin fatawar an fi danganta ta zuwa ga Afa. Wato abin da ake nuna maka, waɗannan malaman guda uku sun rayu a lokaci guda, da Afa'u, da Mujahid, da Ikrima. Waɗannan gaba ɗayansu almajirai ne na Abdullahi ɗan Abbas, sun rayu a gari ɗaya a zamani guda. To sai aka ce ƙarshen fatawa kat, to tana ƙarewa akan Ikrima, amma kuma mafi yawancin fatawar an fi dangantawa zuwa ga Ata'u. Wato ƙwarewa ana yi maka ishara Ikrimatu ya fi, amma kuma fatawar an fi gabatar da ita zuwa ga ainihin Ata'u. Imam Musulmi, saboda yadda lokaci ya ƙure, nan ne za mu saurara insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ya albarkace mu cikin abubuwan da muka karanta daidai, abinda muka kuskure Allah ya yafe mana. Na'am, bismillah. Na'am. Haka. Wato in ka haifi ɗa, in dai har an sa waɗan suna, to wannan ɗa ko da ya rasu za a rinka danganta ka zuwa gare shi. Ana cewa Abu Abdullah ko Abu Abdurrahman ko Abu Maryam ko Ummu Khadija ko Ummu Aisha. An fahimta, ko da daga baya ka haifi wani ɗa, shi ya rayu an sa mai suna, jama'a a zahiri suna ganin shi ne na farko, a adda na farkon ake. Ina fata an gani. Wa alaikum salam. Na'am.
Wannan da na'am, misali kana da kusuma da kake tsayawa wajen shi.
Na'am.
Ne kasance a ƙarshen shekara haka, wannan ne company.
Na'am.
Wata shekara suna ba da wasu kyauta.
Na'am. Haka.
Sai ka shiga.
Na'am. Ka shiga ko aka shigar da kai?
Ka shigar da kai.
Yawwa. Akwai bambanci a wajen fatawa jama'a. Na'am.
Ka shigar da
kai. Na'am.
Sai a ƙarshen shekara, saboda wannan abun yana haɗa miki da kuma da wannan sai aka bata.
Na'am.
Zaka
karba in dai ba kai ka shiga ba. Wato wani kamfani ne wai kana siyayya wurin su. Sai suka ga sayayyar ka ta kai matuƙa, sai suka saka ka cikin jeren giyan waɗanda za su yi wa kyautar ƙarshen shekara. To sai suka kira ka, sai suka ce maka ga kyautar mota, ga kyautar fili a Abuja, za a je da kai America, za ka shakata sati guda. Duk suna yin haka, misali. Tambayar ita ce kai ka shiga ko ka shigar da kai akai. Idan kai ka shiga to caca ce, irin yadda za su yi maka text a handset. Ce ga wata gasa yau, za a ci motoci guda 30 a daren nan, ka jefa 11 zuwa 33, kun san ana yin haka ko? To in ka shiga nan, in ka ci cacaci bai halatta ka karba ba. Amma in su suka saka ka ba tare da kai ka shiga ba, sai suka kira ka suka baka wani abu, za ka karba. Wannan ita ce magana insha Allah. Jama'a kun fahimta? Na'am. Wa alaikum salam. Ai in dai har ba abu ne wanda yake na haramun ba, misali zai ka alade suka baka, abinda zaka ce dama ba ka shiga kana da account a bankin ba, to me shigar da kai bankin ka san ba kyau? Yawwa. Ina fata an gane. Amma zai ka alade suka baka, suka ce to sunan ka ya fito ka ci alade, amma ba ka iya karban badil, za ka iya cewa to shi kenan a siyo rago a baka.
Malam, a wannan
na'am,
idan lokacin laya ya zo,
na'am,
misalin kuna hudda da su a matsayin kuna abokan hudda suna ba da raguna
na'am
misali kuna hudda da kuna babban
hudda na'am
sai da su ciki da sauran su za su kai ku da raguna ko ce a kawo ki
eh
sannan ku kuma da kuke hudda
na'am
kostomomi akwai kristoci da sauran su
na'am
kin ya halatta ku kuma ku ba su kyaututtuka da ake na Christmas wanda ake rafin haka da
ya danganta da farko dai tukuna kamar yadda nace dukkan abin da yazo maka na kyauta a musulunci ka'idar ita ce in har ba kai ka roƙa ba kuma baka kallafa ranka ba yanzu kamar kamfani MTN kawai sai su yi maka waya sai su ce ka ci gida a Abuja za ku ga suna sanyawa har sai wani ya ce duk suna dauka me kuka ce sai kuga an yi can suna jin shi suna dariya shi kuma yana nan mai yiwa yana fama da neman naira 20 za a siyo alayyahu kuma yaji an ce ya ci gida a Abuja na miliyan 70 me kuka ce sai a ce ka ci gida a Abuja congratulations sai ce sai su ce za su kira shi daga baya to kaga anan ka tambaya ka san da abun balle ka sare to halal ne ka karbi wannan gida naka a Abuja ya halatta amma in ka jefa lamba irin wannan ko a ce jefa 33 zuwa 11 kai ta shiga to wannan caca ce bata halatta ba ku bambance to banki shekara ta yi sai suka kawo muku raguna suka ba ku ku kastomomin su musulmi sai ku karba domin kirismeti ma anta za su kawo su ba kristoci su masu kristoci sai su karba ka'ida game da kyauta musulmi ne baka kafiri ne baka fasiki ne baka kowane ne ya baka na daya abinda ake dubawa ka roka a'a ka sa rai a'a kai na baka ma san da ita ba to kawai ka karba dan haka kaga annabi ya karbi kyautar sarki muqawqis wanda in ka so zaka fassara wannan kyautar da cin hanci amma annabi bai da dalilin da zai fassara ta da cin hanci ya aika mai da takarda ne ka musulunta sai aiko cewa shi ba zai musulunta ba amma aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama kudi da bayi yan mata da jaki da alfadari da doki da raƙuma da suturu da hatsi da annabi ya karba saboda annabi bai roƙa ba an fahimta to sai ku fahimci haka kai ma yanzu suka dauko suka baka babu laifi to sai tambaya ta biyu mu kuma nan a ma'aikatan mu ku kiyaye a nan ma'aikatan mu wanda muke kera atamfa ko muke kera kwanoni lokacin muna da ma'aikata musulmi muna da ma'aikata kristoci to lokaci in yayi muna ba musulmi raguna to ko ya halatta mu baiwa kristoci ma'aikatan mu ya halatta ita ma ba ita ce kyautar da aka hana ka ba kirista ba kyautar da aka hana ka ba kirista ita ce kyautar da babu gaira babu sabab a lokacin kirismeti amma kamar wannan kyauta ce mai sababi ita ce ne shin kuna baiwa musulmi ne kawai saboda su musulmi ne a ma'aikatar ko kuwa saboda ma'aikatan ku ne musulmi saboda ma'aikata ne musulmi to kristoci ma ma'aikata sai a basu kuna fahimta jama'a waɗannan bayanan Ibn Taymiyyah ya tattauna makamantan su a cikin littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim a inda ya kawo wata magana mai hadari da yace in ka dauki kwai ka ba kirista a lokacin Christmas to kai ridda to me ma'anar ta haka siddan ka dauki kwai ka bashi amma a yanzu aiki ne musulmi su ne maka a gidanka ko a ma'aikatarka lokacin sallah ka dinka musu sutura to kristoci ma lokacin sallah kirismetin su sai ka dubi me za ka yi musu wanda bai haramta ba sai ka dauka ka bashi
wannan ba ma'aikata bane kostomomin ka ne abu misali suna siyan kaya
ehin kostomomi tambayar shi ne lokacin sallah kuna ba musulmi kostomomi to lokacin kirismeti ma sai kuka tsara ku baiwa kristoci kostomomi babu laifi duk ɗaya ne wa alaikum salam wa rahmatullah na'am haka ne ita ma uwa da ɗanta ko ƴarta ta fari ake mata alkunya idan kina da ƴa sunan ƴarki ta farko Ruqayya to sai a rinka ce miki ummu ruqayya ko da ta rasu haka dai zaki za a rinka ce miki ummu ruqayya Allah ya taimaka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am 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 a wato shi sadaki in an bayar ana ba yarinya ne sai in ba ta da wayo sai a aje mata har ta girma shi asalin sadaki jama'a ba haƙƙin iyaye bane wato haƙƙi ne na ƴaƴa mata waɗanda iyaye ba sa tasarrufi akai saboda haƙƙi ne da ya shafi jikinta saboda haka yarinya ce ƴar shekara 12 13 ba ta da wayo kuka aurar da ita sai aka luran aka kawo 40,000 din nan aka ba ta za ta kashe mai wata ya talalata su ba sai a adana mata ko kuma mutan kauye dai sai a ce a sai mata wata dabba ko wani abu misali ta girma sai a ce wannan kudin sadakin ki ne aka yi miki haka ba a kashe sadakin ƴaƴa mata ku daina kashewa ba a sai musu gado ko kayan daki da shi sai a bata abinta gado ko kayan daki ba haƙƙinta ne ta siya ba haƙƙin miji ne mun yi bayanin wannan a baya to in kai uba kai karambani ka sai mata gado ko kayan daki to sai dai ka bata kudinta wannan ya zama kyauta ce kai kai mata ina fata an gane so sai iyaye sai a lura da waɗannan abubuwa din da kyau kwarai da gaske so magana cewa a ce mata to kin ga sadakin ki ne aka sai miki gado to ai ita bata ce a sai mata gado ina fata an gane in tana da hankalinta ta balaga aka aurar da ita sai a kawo kudin sadakinta sai a danka mata a wato kun ga yana daga abin da muke fade din ita sunna da muke kira zuwa gare ta idan Allah ya sa jama'a suka dauke ta ko kowa zai samu sauki jama'a iyaye za su daina wahala masu aure za su daina wahala domin misali duk wani saurayi insha Allah za ka same shi akalla ɗakin shi yana da katifa wanda ya jefa yake kwanciya ko shikenan sai a kawo mishi amare shi wannan ɗakin yana da hali ya yi fenti in ba ya da hali shikenan shi ne matsalar wato ko in aka bi haka shikenan da za ku ga ko matsala aure ba kwankwasa da su Aminu Daura sun aurar da 111 ba ko ku kuma za ku iya aurar da 1,000,000 asalin ai ku duba ku je ku binciki